الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ci gaba da tafsirin mu na watan Ramadan shekara 1437 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da shekara 2016 miladiya. A yau insha Allah za mu yi majalisi na 25, kuma a jiya mun tsaya a ƙarshen suratul ikhlas, yau kuma insha Allah za mu tashi a farkon suratul falaq, wato surori guda biyu waɗanda suka rage, wanda su ne surori na ƙarshe a cikin alƙur'ani mai girma, wato falaki da nasi. Wannan surori guda biyu, suratul falaq da suratul nas, kusan an saukar da su a lokaci guda ne, kuma dukkaninsu surori ne makkiya, wato sun sauka tun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana garin Makka, bai kaura ya koma wato garin Madina ba. Sannan abubuwan da suke karantarwa shi ne, idan bala'i ya same ka, ka koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, ka nemi tsarin Allah daga sharrin halittansa, Ubangiji ta'ala zai kare ka. Wa'innan surori guda biyu, falaki da nazi, suna da falala da yawa. Hadisi ya tabbata a cikin sahihu Muslim, kamar yadda Ukubatu bin Amir ya ruwaito, ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce masa, alam tara ayatin unzilat hadhihi al-laila lam yura mithluha qatu, baka ga wasu ayoyi da aka saukar a wannan daren ba, ba taɓa ganin ayoyi irinsu ba. Sai karanta kul a'udhu birabbil falaq da kuma kul a'udhu birabbin nas. Sannan haka nan hadisi ya inganta a cikin musnad na Imam Ahmad daga Uqbatu bin Amir, ya ce muna zaune nan tsakanin ina rike da dokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, muna tafiya da shi ina jan dokin a cikin wasu hanyoyi na loko. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mini, ya Uqbatu ala tarkab, ya ce Uqba ba za ka hau ba? Ya ce sai na girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ji ba na son na hau abun hawansa, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauka ne shi kuma ya ɗana. To sai ya ji da nauyi abun, sai ya ga bai zai iya ba, sai bai je ya hau ba. Sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake ce masa, ala tarkab ba za ka hau ba? Ya ce to fa ashfaqu an takuna mafiya, sai na ji tsoron kada ya zama laifi ne idan ban hau wato wannan abun hawan ba. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauka, sai na hau wani ɗan lokaci, sannan sai na sauka na barwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau. To a lokacin sai yake ce masa, ya Uqaybu ala uallimuka surataini min khairi surataini qara'a bihima an-nas, ba zan sanar da kai wasu surori ba mafi alkhairin surori da mutane suka karanta, surori guda biyu. Sai ce bala ya Rasulullah, ga ya mini su ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai karanta masa kul a'udhu birabbil falaq da kuma kul a'udhu birabbin nas. Yace sannan sai aka tada sallah, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga yayin limanci kuma ya karanta wa'annan surori, wato falaki da abin nan falaki da nas. Sai yace masa, kaifa ra'aita ya Uqayb, ya kake gani ya Uqayb, ina nufin Uquba. Sai yace masa, iqrabihi ma kullama nimta wa kullama qumta, yace duk lokacin da zaka yi bacci ka karanta falaki da nas, maganin aljani ne, maganin dukkan wani sharri ne. Sannan ka tashi daga bacci ma ka karanta su, hadisi ne wanda yake ingancacce. Sannan Imam al-Bukhari ya ruwaito wato hadisi ingancacce daga Aisha radiyallahu anha, tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, idza awa ahadukum ila firashihi kulla laylatin, idza awa ila firashihi kulla laylatin jama'a kaffaihi thumma nafasa fihi ma faqara'a fihi ma qul huwallahu ahad wa qul a'udhu birabbil falaq wa qul a'udhu birabbin nas. Manzon Allah ta sanama, kowane dare idan ya tare zuwa ga shimfiɗansa ya zo ya kwanta, to yana karanta qul huwallahu da falaki da nati, wato yana karanta su gaba daya. Sannan ya karanta zai tofa a hannunsa, idan ya tofa a hannunsa sai ya shafa dukkan inda ya samu a jikinsa, yana farawa daga saman kansa, wato saman jikinsa kenan, sannan sai ya tafi fiskansa har ya tafi kasa, ko ina da ina ya shafa, kuma sau uku yake yi. Ka karanta qul huwallahu da falaki da nati ka tofa, ka sake karanta qul huwallahu da falaki da nati ka tofa, ka sake karanta ka tofa har sau uku. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi, wannan maganin shaitan ne da dukkan wato ainihin wani sharri. To wayannan surori guda biyu, falaki da nati, sun sauka ne da wani sababi, wato shine sammun da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma ta asiri, kuma asirin wato shine ma ya kama shi, kuma wannan kwa da yake ya kama shi asirin a ƙarshe, Ubangiji ta'ala ya saukar da wayannan surorin, aka warware wannan asirin da aka yi masa. Wato hadisi ya tabbata a cikin Bukhari, Aisha radiyallahu anha tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an masa sihiri, hatta yara annahu ya'ti an-nisa wa la ya'tihinna, har yaga kamar yana saduwa da iyalansa kuma alhalin ba ya saduwa da su. A wata riwaya, hatta yutakhayyala ilayhi annahu yaf'alu shay'an wa ma fa'alahu, sai a dinga riya masa yayi wani abu kuma alhalin bai wani abu ba, saboda sihirin ya kama shi. Wannan shine yake nuna ba wanda yafi karfin tsafi ko sihiri ya kama shi kenan, tun da ya kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To ana nan a cikin haka, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ta addu'a, Ubangiji ta'ala ya yi masa wannan abu, sai Allah ta'ala ya turo masa mala'iku guda biyu, ɗayansu ya zauna kusa da kansa, ɗayansu kuma ya zauna wajen kafafuwansa. Sai wannan wanda ya zauna kusa da kansa sai yake gaya wa ɗayan, yace ma balur rajul, wannan bawan Allah me ya same shi ne? Sai ɗayan yace matabubun, an masa sihiri ne, ma'ana maskurun. Sai yace wa man dabbahu, waye masa sihiri. Asalin kalmar matabub wato an masa magani. To Larabawa suna amfani da wannan don wato fatan Allah ya sa mutum ya zama ya samu sauki, sai a ce abun yi wa magani ne maimakon a ce marar lafiya ne. To shine yace waye ya masa sihirin, wato shi ɗaya mala'ikan yake tambayan ɗayan, sai yace Labid bin al-A'sab ne, sunan wanda ya masa sihirin kenan. Shi ko wani mutum ne daga cikin ƴan uwan Yahudawa, ya dan kulla zumunci da ainihin Yahudu, kuma yana daga cikin Banu Zurayk, kuma sai yake tambayansa cewa kuma munafiki ne, wato ya sa rigar musulunci amma kuma ba musulmi bane. To sai shi ɗaya mala'ika yake tambayansa a menene ya masa sihirin, sai yace fi mushkin wa mushaɗa, wato ya yi masa sihiri a wasu haƙora na matsefinsa da kuma ainihin wato gashin da yake faɗowa a kan mutum idan yana tsefe kansa. Shi wannan saboda munafiki ne, sai da ya lallaba yana kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, har ya samu wasu wani tsohon matsefinsa ya karyo kan matsefin wasu haƙora daga ciki, sannan kuma manzon Allah ya tsefe kansa, gashi na faɗowa har ya samu gashin da ya faɗo lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tsefe kansa. To da wannan ne aka harhaɗa aka yi tsafi. Sai ɗaya mala'ika yake tambayansa, to aina aka yi wannan? Sai ce masa fi juffi dal'atin zakar, wato a ɓawon hudan dibino, irin dibino ya fara huduwa kamar furen sannan ɓawonsa, kuma dibinon wanda yake namiji, kuma yana nan a ƙarƙashin wato wani dutse na wata rijiya da ake cewa biru zarwan, wato irin dutsen da ake sawa a can cikin rijiyan nan, an shiga za a iya taka shi a tsaya. To a can aka je aka sa, aka kukkulle ainihin shi wannan tsafin, aka haɗa da wannan gashin da wannan matsefin, aka je aka kulla, aka yi wasu tofi-tofi wato a ciki domin a cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To wayannan mala'ikun sai suka gaya masa ga halin da yake ciki, tsafi aka masa, kuma ga inda aka yi tsafi. Saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tashi ya ba wa Aisha labari, yake ce mata, ai Allah ta'ala ya bayyana mini cutata, ya gaya min kuma maganinta. Saboda haka sai ya tafi wannan rijiyan, ya je ya ɗauko wato ainihin wannan abun nan ɗin, wannan ƙullin da aka yi, ya shiga a cikin rijiyan, ya je ya ɗauko wannan ƙullin da aka yi na tsafin, shikenan yana zuwa da ya warware shi. Shikenan sai manzon Allah ta sama sai ji jikinsa ya masa sauƙi, sai ji ya tashi sauƙi kamar wanda aka wato da aka ɗaure shi da wani igiya, sannan aka kunce shi. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji. To sababin warkewan su ne wayannan kula abun nan, kula uzen da aka saukar, kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta su gaba ɗaya, domin ayoyi abinnan kulli ne guda 11 aka yi, sannan wayannan kuma surorin suna da aya 11, sura ta farko aya 5, sura ta biyu kuma aya ainihin 6. Saboda haka kowace aya in ya karanta sai kulli ya kuntu, kowace aya kulli ya kuntu, yana gama karanta kula uzu bi rabbin nasi shikenan sai kullun suka kuntu gaba daya sai tashi a cikin nishadin ta to wannan sura ta farko suratul falaq sura ce makkiya ubangiji ta Allah ya saukar da ita a garin makka kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira kuma madina sannan tana da ayoyi guda biyar ubangiji subhanahu wataala bayan bismillahir rahmanir rahim yana cewa kul a'udhu bi rabbil falaq
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
وبنجي تعالى تقول كذا يا موسى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كوكما كفدا دمنا أنا باشي أمرني نهي الدعاء كفدا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ برب الفلك إنا نيمان صريم إنا نيمان صريم محل تشن أصباحي الفلك شيني أصباح إنا نيمان صريم ودي حالي تشن أصباح min sharri ma khalaq daga sharrin abun da ya halitta wato daga sharrin dukkan halittansa gaba daya to wannan idan kace kana neman tsarin ubangiji subhanahu wataala mahalicin asubahi daga sharrin abun da ya halitta to ka nemi tsari daga dukkan sharrin halittan Allah gaba daya babu abun da bai shiga ba da mutane da aljani da dabbobi da ainihin wato abun nan kwari komai da komai da zaka iya tinawa to ba abin da bai shiga ba duk wani abin da zai iya cutar da mutum to ka nemi tsari da shi kai Hasanul Basri yace ka nemi tsari har ma da jahannama da iblis da zuriyarsa gaba daya yace domin suna cikin ma khalaqa yace jahannamu wa iblis wa zuriyatuhu mimma khalaqa jahannama da iblis da zuriyarsa yana daga cikin abin da Allah ta'ala ya halitta kenan ka nemi tsari daga sharrin wutar jahannama kuma ka nemi tsari daga wato sharrin iblis da zuriyarsa gabaɗaya su shaytanu waɗanda suke badda mutane dukkanin su Allah subhanahu wataala zai kare ka daga sharrin su to shi yasa ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna nasa lam yata'awwazu bi mithli hadaini qul a'udhu bi rabbil falaq wa qul a'udhu bi rabbin nas wato mutane ba su nemi tsari ba da wani abu ko kuma ta wata hanya kamar ta waɗannan surori guda biyu wato qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas idan ka karanta su ka nemi tsari da su to fa ba abinda baka nemi tsari daga gare shi ba saboda haka duk wani sharri na duniya to ka nemi Allah ta'ala ya kare ka daga wannan sharri domin ma khalaqan nan ya shigar da komai da komai ma mausula ne tufidul umum saboda haka kowane irin abu ka nemi wato ainihin tsari da shi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya zo kwanciya sai ya karanta in ya tashi ma yace a karanta saboda haka kenan ya kamata a ce koyaushe mutum yana cikin karanta kula uzin nan domin neman tsarin ubangiji subhanahu wataala daga kowane sharri kuma ba wanda bai haddace kula uzu bi rabbin nas da kula uzu bi rabbil falaq ba kaga bai zai maka wahala ba ka zo kwanciya ka karanta in ka tashi ka karanta in ka je wani wuri wani abun tsoro ko wani wuri da kake shakka nan ma ka karanta su sai ubangiji subhanahu wataala ya kare ka daga sharrin dukkan mai sharri wannan hadisin ya inganta na sayyaro to shi hadisi ne haka sannan ubangiji ta'ala ce wa min sharri ghasikin idza waqab ina neman tsarin ubangiji ta'ala daga sharrin dare idza waqab in yayi duhu ghasikin shine dare idza waqab idan yayi duhu duhu mai tsanani saboda abin da yasa duhun dare kowane irin sharri yana yaduwa a cikin sa nalimai suka ce fa inna zulmata al-layli yantashiru indaha ahlu sharri min al-insi wal jin wato dukkan masu bukatan yin sharri daga cikin mutane da aljani suna jiran dare yayi ne kuma dare ma ya zama mai duhu lokacin da babu farin wata to a lokacin ne za ka ga suna yaduwa suna neman su cutar da mutane bayin Allah suna neman su cutar da bayin Allah to kai kuma sai ka nemi tsari daga sharrin dare a lokacin da ya duhun sa domin kada wani abu wato ainihin ya cutar da kai laraba suna cewa al-laylu akhfalil wayl wato dare yafi boye halaka dare yake boye duk wani abu da zai cutar da mutum ko halaka shi yasa duk wani barna da fasadi a yawanci da daddare ake yin sa ba da rana bane to haka nan su ma aljani sun fi fitowa da daddare da dukkan wasu kwari ko su shaggogi na jeji wadanda suke cutar da mutane to zaka samu da dare ne suke fitowa to zaka in ka nemi tsari daga sharrin dare in yayi duhu to ka nemi tsari daga sharrin dukkan wani abin da zai cutar da kai wato a cikin dare shi yasa ba a bukatan ana barin yara a waje a lokacin da magariba ta yi yaranka suna wasa suna mai in magariba ta yi to ka tabbata ka dawo da su gidanka don a lokacin shaytanu sun fita kenan suna yawo sai su je su buge maka yara saboda haka in magariba ta yi ka tattara yaranka ka ce su dawo gida ina suwa ne suna waje maza su dawo a koya musu cewa da zaran magariba ta yi to su shiga cikin gida yau da gobe ana gaya musu har su ma su saba da zaran magariba ta yi maza sai su dawo saboda akwai sharri wato ainihin a dare kuma ya fi kama irin yara saboda yara ba su da wayo ba su da hankali shaytan baya tsoron su aljani ba sa tsoron su saboda haka sai a kora su su dawo gida maimakon suna kofar gida sannan ubangiji ta Allah ya ce wa min sharrin nafasati fil uqad ina neman tsarin Allah subhanahu wataala daga sharrin annafasati masu sihiri fil uqad a cikin kulle kulle annafasat jam'u sahira ne sune as-sawahir wato masu sihiri mata to mazan ma sun shiga da mata da maza dukkan masu sihiri ya Allah ina neman tsarinka wato ainihin daga sharrin su saboda kaga sihiri akai masa to sai sa ake neman tsari daga masu sihiri to kai ma ka nemi tsari binnan daga sharrin su domin kada su cutar da kai za su iya cutar da kai ta kowace hanya ubangiji ta'ala ne ya ce fil uqad wato masu yin tofi sai su yi wani karatu sai su tofa su karanta wani abu na tsafi sai su tofa a cikin wannan kulli kullin to a irin haka ne labidu ya je yayi an ce suna kulli a cikin zare ne sai su tofa domin su cutar da bayin Allah da sihirin su a qissan labidu bin al-atam wanda yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sihiri a cikin wato gashi da yake faduwa in ya tsefe kansa da kuma ainihin wasu kwaya na kum kuma a cikin wato wani bawo na hudan dibino ai ya kulla shi ne a cikin wani zare wanda zaren kuma ya masa kulli guda 11 ya kukkulla abun ya kukkulla har kulli guda 11 to shi yasa ubangiji subhanahu wataala nan yace daga sharrin masu sihiri a cikin kulli kuma kullin nan kowanne in ya kulle sai ya dinke shi da allura kowanne in ya kulle sai ya dinke da allura to da haka manzo Allah ta sama da ya kama karanta wa'annan ayoyin kowace aya da yin ya karanta sai kulli da ya kuntu ta biyu kulli na biyu har zuwa aya 11 dama kulli guda 11 ne shikenan sai suka kuntu gaba daya sai manzon Allah ta sama sai ya tashi a cikin nishadi kamar an kunce shi daga wani dabaibayi ne faka annama nushida min iqalin kaman an kunce shi daga wani dabaibayi ne da aka masa sai ji jikinsa sukoi a lokacin da ya karanta wato wa'annan kulaguzin saboda haka wa'annan surori karanta su yana maganin tsafi ko ya zama kariya ko kuma idan tsafin ya samu mutum ya karanta sai ya zame masa wato ainihin kariya daga sharrin ainihin masu tsafi wanda suke kulle kulle suke tofe tofe domin su cutar da bayin Allah na gari sannan ubangiji ta'ala ya ce wa min sharri hasidin idza hasad kuma ina neman tsarin ubangiji ta'ala daga sharrin mai hasada idan yayi hasada wato galibi dama masu cutar da mutane hasada ne yake sa su cutar da su hasada ne sai mutum idan ya yi Allah ta'ala maka wata ni'ima baya son wannan ni'ima to shikenan sai maka hasada sai je maka tsafi ko ya hada ka da aljani ya cutar da kai to wannan hasadan ka nemi shirka ka nemi tsari daga sharrin mai hasada to idan kana neman tsari kana yin tofi kana karanta ainihin addu'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar maganin tsafi da sammu da sauransu to duk hasadan da zai maka bai sai cutar da kai ba kafi karfin sa to saboda haka hasada mugun abu ne hasada shine kai burin ni'imar wani ta gushe daga gare shi Allah ta'ala ya ba wani ni'ima na shugabanci ko na wadata ko na ilimi ko na wata alfurma ko na wani wayewa ka dinga masa hasada to wannan kana wato yaki ne da ubangiji ta'ala kana jayayya da shi cewa wannan ni'imar ba shi ya kamata a bawa ba kai ne ya kamata a bawa Allah ta'ala kuma shi ya san yadda yake riba ni'imominsa da falalansa zalika fadlullahi yutihi man yasha falalan Allah yana ba wanda ya ga dama ya bashi saboda haka idan kana hasada wa wani to kamar kana cewa ubangiji subhanahu wataala wato bai kamata ya ba wannan mutumin bane wannan abu kai ne ka san ga wanda ya kamata a bawa Allah ta'ala kuma shi ya halitti bayinsa yana ba da falalansa ga wanda ya ga dama saboda haka hasada mummunan ciwo ne hasada yakan sa a kashe wani mutum ya je kashe dan uwansa saboda hasada yakan sa ya je ya yi tsafi saboda hasada don ya gusar masa da ni'iman da Allah ta'ala ya masa to wannan kuma ba da shi kake adawa ba kana adawa ne da ubangiji subhanahu wataala kuma hasada mai hasada baya hana kaddaran Allah. In Allah ta'ala ya kaddara maka wani abu na ni'ima, duk hasada mai hasada sai dai ya mutu, amma bai yi sai hana ka wannan abun ba, to sai dai zai iya maka illa, zai iya biye ta tattoshe wasu abu, wasu wurare daban-daban, ka dinga samun matsaloli kila kafin ka samu wannan abu. To shi yasa idan mutum yana da wata bukata wato ta alkhairi, to sai ya dinga koye ta, in zai faɗa ma bai zai faɗa kowa ba sai masoyinsa. Shi yasa manzala ta sun ce, in kai mafarki mai kyau to ka gaya wa masoyanka, kar ka gaya wa makiyinka, zai maka hasada. In mafarki mara kyau ne kuma kai shiro kawai, ka nemi tsari daga shaitan, ka nemi tsarin Allah daga shaitan, bai zai cutar da kai ba. Saboda haka ya zo a hadisi wanda isnadinsa bai inganta ba, ista'inu ala qada'il hajati bil kitman, wato ku nemi taimako wajen biyan bukatunku da boyewa. Fa inna kulla dhi ni'matin mahsudun, saboda dukkan wani ma'abocin ni'ima abun yi wa hasada ne. Idan kaga ba a maka hasada, to Allah ta'ala bai maka ni'ima ba. Amma in dai kana da ni'ima, akwai ni'iman da Allah ya maka, ko ta shugabanci, ko ta kuɗi, ko ta ilimi, ko ta wani ɗaukaka, ko wani abu, to Ubangiji subhanahu wata'ala zai sanya maka kuwa masu hasada, ba za ka taɓa rabuwa da wanda wato zai maka hasada ba. Kenan a sai mutum a ce ana masa hasada, alama ne na Ubangiji subhanahu wata'ala ya yi masa ni'ima. Don inda bai da ni'ima kwata-kwata, ba wata falala da Allah ta'ala ya masa, to da babu wani hasada da za a masa. Ai, akwai mutane da yawa ba mai musu hasada, in ka duba kuma za ka ga ba su da wata ɗaukaka ne, shi yasa ba a musu hasada ba. To wani abu sai kwantar maka da hankali, ko da wani yana maka hasada, to sai ka duba kuma falalan da Ubangiji subhanahu wata'ala ya maka na wannan ɗaukakan, sai ya zama da sababinsa zai kwantar maka da hankali. Mai hasada kan dole karame shi tunda Allah ta'ala ya maka ni'ima. Amma in ka dogara ga Allah, wa mai tawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuhu, duk wanda ya dogara ga Allah, Allah ya isar masa wannan hasadan, ba za ta ainihin wato shafe shi ba. Saboda haka mai wanda ake wa hasada ni'ima ce Allah ta'ala ya masa, sai gode wa Allah ta'ala bisa ni'iman da ya masa, sannan kuma ya nemi tsari daga sharrin wato waɗanda suke masu hasada. Wani yana cewa wa shakauta min zulamil wushati wa lam tajid za sudadin illa usiba bi husadi ma zilta ya sibtal kirami muhassadan wattafihul miskinu ghairu muhassadi. Kana ta kokawa dangane da masu kai gulmanka, masu bata ka, saboda Allah ta'ala ya baka shugabanci. Yace ai duk wanda Allah ta'ala ya baka shugabanci, dole ne a jarrabe shi da masu hasada. Dole Allah ta'ala ya jarrabe shi da wanda za su dinga masa hasada. Yace baka gushe ba, ya kai jikan masu daraja, masu girma, ana yi maka hasada. Amma wancan miskini wanda bai taka kara ya karya ba, shi kuwa ba da mai masa hasada. A sai dan mutum ba da mai masa hasada, abun tausayi ne a cikin rayuwa. Ba wata ni'ima da ta bayyana wanda Allah ta'ala ya masa, shi yasa ba za a masa hasada ba. Amma in akwai kam, to dole kuma da a samu ainihin wato masu yin hasada ne. Ita kuma hasada wata mummunan ciwo ne. Ya zo a hadisi sinadinsa akwai magana, iyyakum wal hasada fa innal hasada ta'kulu al hasanati kama ya'kulu an naru al hataba. Ka shedinku da hasada, hasada yana cinye kyawawan ayyuka kamar yanda kira wuta take cinye kirare. To da haka kenan hadisin nan ya inganta, ma'ana kana hasada kana ta diban alhaki, kana ta rage wato ainihin kyawawan ayyukanka, kai kullun kana gaba da Allah subhanahu wataala. Wannan sai rage maka imani, sai rage maka son ƴan uwanka musulmi, sai zama kullun kana adawa da gaba. Kuma mu sani hasadan nan shine wanda ainihin ya halakar da Iblis, shi ya halakar da shaitan, ya kewa annabi Adamu sujjada da Allah ta'ala ya umurce shi, saboda yana yi wa annabi Adamu hasadan ɗaukakan da Allah ta'ala ya bashi. Sai ce shi ba zai yi masa sujjada ba, ai shi an halicce shi da wuta, wannan kuma da ƙasa aka halicce shi da tabo, sai ya kewa sujjadan, sai Allah ta'ala ya halakar da shi, ya zama inanne, ya zama jefefe, ya zama har abadan abada ba zai shiryu ba, kuma haka zai tafi wutar jahannama, yake ta kwasan kuma wato bayin Allah domin ya samu abokanin mutuwa. Wasu ma suna ta hasadan, suna ta yi, suna ta bin shaitan domin shaitan ya samu wanda zai zauna da su a cikin wutar jahannama. Allah ya sauke. Kuma hasada shi ya hana yahudu su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, dan me yasa annabi bai fito a cikin su ba? Hasada shi ya hana mushrikan Makka su yi imani, me yasa annabin bai fito daga cikin wani babba daga cikin shugabannin su ba, irin su Abu Jahl, irin su Walid ibn Mughira da sauransu? Saboda haka sai suka ce kai su ba za su bi ainihin miskini ko kuma wanda yake maraya ba. Da ya zama a cikin tsaye daga cikin mazajen mun nan, manya manya masu shugabancin nan, suka ce da a ciki ne ya kamata a aiko wani, to amma tunda ba a aiko ba, suka ce ba za su yi imani ba. Saboda haka hasada yakan sa ainihin ya zama na baka karbi gaskiya ba kwata-kwata. Wato ko da a ce wani yana ba da ilimi, Allah ya ce, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, ina ba da karatun da yake ƙara tsoron Allah, yake kara imani, yake nisanta mutane daga bata da halaka, wanda zai zama sabbin shigan su aljanna. To in kana hasada da shi, ba za ka karbi ilimin sa ba, ba za ma ka saurari ilimin sa ba, haushi kake ji. Me yasa Allah ta'ala ya daukake kashar ake sauraron sa? To ba za ka karbi ilimin ba saboda kana hasada da shi. Amma inda baka hasada da shi, kowa ne za ka karbi ilimi a wurin sa? Don ita gaskiya ko ina ana daukan ta, ba ruwan ka da waye fade ta. Menene aka fada? Gaskiyan ne aka fada nabi, in ba gaskiya bane na barta. Saboda haka mu ji tsoron Allah, mu daina hasada, mu yi imani da Ubangiji subhanahu wataala da ni'imomin da ya riba wa bayinsa. Kowa Allah ta'ala ya san abin da ya dace da shi ya bashi. Allah ne ya bayar, kai ma ka nema a wajen Allah subhanahu wataala. Manzo Allah ya sallama ya ce ba a gifta sai abubuwa guda biyu. Idan Allah ta'ala ya ba mutum kudi, yana cewa fi sabilillahi, to ba za ka masa hasada ne ka ce Allah ya dauke kudin ba, a'a, sai kai ma kai burin Allah ya baka arzikin, kayi irin aikin da wannan bawan Allah yake, ka dinga cewa fi sabilillahi domin ka samu ladansa. Idan Allah ya ba mutum ilimi, yana karantar da shi, yana aiki da shi, to ba hasada za ka masa ba, sai ka roki Allah ta'ala ya baka irin wannan ilimin, kai ma ka karantar ka dinga aiki da shi domin ka samu falalan da yake samu. Wannan su ne abin da za ka yi kenan. Amma idan kana hasada, kuma wannan kana gaba da Allah ta'ala, kuma ba abin da za ka rage wa wannan bawan Allah, sai ma kullum ka ƙara baƙin ciki, domin ni'imomin Allah kullum ƙara sauka suke a kan bayinsa. Wannan shi ne ƙarshen wannan sura, suratul Falaq, sai kuma suratul Nasi, wanda ita ma sura ce makkiya, an saukar da ita a Makka kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya koma Madina. Sannan kuma ayoyinta guda shida ne. Bayan bismillahir rahmanir rahim, Ubangiji ta'ala ya ce kul a'udhu bi rabbin nas.
Bismillahir rahmanir rahim. Kul a'udhu bi rabbin nas. Malikin nas. Ilahin الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
Ubangiji ta'ala yace kul ka fada a'udhu bi rabbin nas. Ina neman tsarin Ubangijin mutane, mahaliccinsu, wanda yake renonsu, yake shirya musu al'amuransu, yake sarrafa su yadda ya ga dama. A nan an keɓance mutane saboda a ɗaukaka su, a karrama su. Amma Allah ta'ala rabbul alamin ne, Ubangijin talikai ne gaba ɗaya, ba na mutane kawai ba. Sama me yasa aka ware mutane a nan? Don a nuna maka ɗan adam yana da daraja, kamar yadda Allah ta'ala yake cewa walaƙad karramna bani adam, mun daraja ɗan adam. To saboda daraja ɗan adam da Allah ta'ala ya yi, shi yasa a nan ma ya keɓance shi da ambato. Ɗan adam shi ne wanda Allah ya halitti dukkan abubuwa da ake amfani da su a nan duniya saboda shi. Huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Allah ta'ala shi ne ya halitti dukkan abin da ke bayan ƙasa saboda ɗan adam ya yi amfani da shi. Shi yasa komai da ake ci ko ake amfani da shi na rayuwa yau da kullum halal ne, sai abin da nafsi ya tabbatar cewa haramun ne. Saboda haka halal ɗin shi ya fi yawa a kan abin da yake haramun. Sannan ɗan adam shi ne wanda Allah ta'ala ya fifita shi da hankali a kan sauran ainihin halittu wanda ya saware. Wato dabba ba ta da hankali, abinnan tsuntsaye da tsutsotsi da wasu ƙwarin ƙasa duka ba su da hankali. Amma ɗan adam Allah ta'ala ba shi hankali don ya rarrabe abu mai kyau da marar kyau. Wannan abu shirya ne, wannan abu ɓata ne, wannan abu zai cutar da ni, wannan abu zai amfanar da ni. Duka hankali ne yake wannan aiki. Shi yasa Ubangiji ta'ala ya keɓance ɗan adam da ilimi saboda wannan hankalin da ya bashi. Saboda hankali ne yake sa a fahimci ilimi. Idan mutum bai da hankali, ba zai taɓa yin ilimi ba. To ɗan adam Allah ya bashi ilimi har ya ainihin wato keɓance shi da ilimi, ya bashi ilimin da bai ba wani ba ma, har Ubangiji subhanahu wataala ya fifita annabi Adam a kan mala'iku da sababin wannan ilimi. Da suka nemi su yi jayayya, su ce to me yasa za a halicci ɗan adam da zai zo ya ɓarna a bayan ƙasa? Ubangiji ta'ala ya ce akwai abin da na sani wanda ku ba ku sani ba. Ma'ana ɗan adam yana da wani ilimin da yake ɗauke da shi wanda wani bai samu wannan ilimin ba. Shikenan sai ce to ku bani labarin waɗannan abubuwan. Suka kasa faɗa ba su da ilimin, sai ce annabi Adamu gaya mana sunayen waɗannan abubuwan. Annabi Adamu ya faɗa, a sai ya fi su ilimi, sai aka ce to su faɗi su masa sujjada. Dukkaninsu suka yi sujjada, sai shaidan shi ma umarnin ya shafe shi, duk da shi ba mala'ika bane, aljani ne, amma sai ya kiyaye sujjada din, sai zama yana daga cikin waɗanda wato ainihin suka halaka. Saboda haka ɗan adam yana da daraja a wurin Allah subhanahu wa ta'ala, za a zo ya zo a hadisi wa zahabu dunya ahwanu inda Allah min qatl rajulin muslim, ai asaran duniyan nan gaba daya yafi sauki a wurin Allah ta'ala akan akashirin mumini guda daya. Gara duniyan nan kaf ai asaran ta akan ran mumini guda daya. Sannan kuma dakin Kaaba bai kai mumini daraja ba, ran mumini yafi dakin Kaaba. Ka je ka rusa dakin Kaaba blok blok, ka sauke wannan, ka ajiye, ka sauke, yafi maka sauki akan ka tabare mumini. To kaga a yanzu mutum yace zai je rusa dakin Kaaba, ai ya ta da yakin duniya na uku ne. To amma mumini kuma ya zama kaman kiyashi, ka duba inda ake kashe shi a ko'ina, saboda ba a san darajar ran mumini ba. Ko da haka ya kamata mu san darajar dan adam, musamman mumini wanda ya yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yace qul a'udhu bi rabbin nas, kace ina neman tsari mahalicin mutane, malikin nas, wanda ya mallaki mutane gaba daya, wanda yake mulkan mutane dukkanin su, da wayanda suke da mulki, da wayanda ake mulkan dukkanin su suna karkashin mulkin Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yake shirya al'amuran su, shi yake daukaka wanda ya ga dama, yake kaskantar da wanda ya ga dama, yake wadata wanda ya ga dama, ya talauta wanda ya ga dama. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa cikin suratu Ali Imran, yace qul illahumma malikal mulki tu'ti al-mulka man tasha'u wa tanzi'u al-mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tuzillu man tasha'u biyadika al-khair innaka ala kulli shay'in qadir. Kaga musu ya Allah wanda shine wato mamallakin komai da komai. Qul illahumma malikal mulki, mulkin ma Allah ne ya mallake shi gaba daya. Mallaka na wayanda suke mulkin na Allah ne, shine yake bada mulki ga wanda ya ga dama sai ya daukaka shi, sannan kuma yake cire mulki daga wanda ya ga dama. Da mutum yana shugabanci sai zai zama ba shi bane, to Allah ne ya karbi abun sa. In ka ga da wani baya yi yanzu shine, to Allah ne ya bashi, kar kai jayayya da ikon Allah. Sannan shi yake daukaka wanda ya ga dama, da ba komai bane a cikin jama'a, lokaci guda sai kaga Allah ya daukaka shi. Sannan shi yake kaskantar da wanda ya ga dama, da shi ba komai bane, da shi wani abu ne, yana girman kai, yana dagawa, sai Allah ta'ala ya kaskantar da shi. Kuma dukkanin alkhairai na duniya da lahira suna hannun Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kuma shi mai iko ne akan komai da komai, ba abun da yake gagaransa. Shi yasa anan yace malikin nas, Allah shine wato mai mulkan mutane gaba daya, mai mallakan su, mai sarrafa su, mai shirya al'amuran su. Sannan ilahin nas, ina neman tsarin abun bautan mutane, wato babu abun bautawa da gaskiya sai Allah subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa a suratul baqara, wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa arrahmanur rahim, abun bautanku guda ɗaya ne shine Ubangiji subhanahu wa ta'ala, babu wani abun bauta da gaskiya sai Allah subhanahu wa ta'ala. Duk wani wanda yake bauta wani abu daban ba Allah ba, to yana bauta masa da barna ne. Zalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil wa anna Allah huwa al-aliyyul kabir, Allah ta'ala shine abun bauta da gaskiya. Duk wani abun da yake bautawa ba Allah ba, ana bauta masa ne da barna da kuma ainihin rashin cancanta, bai cancanci haka ba, da ƙarya ake bauta masa. Allah ta'ala shine madaukaki, shine mai girma, shine wanda girmansa da ɗaukakansa suka yi a bauta masa. Kuma bautan Allah nan da sababinsa ne dan adam ya zo duniya, ba ya zo ya ci abinci bane, ba ya zo ya bacci bane kawai, ba ya zo ya huta bane, ba ya zo ya nemi duniya bane, ba ya zo ya mulki bane, ko kuma ainihin ya samu wata ɗaukaka, a'a, ya zo duniya ne domin ya bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai, don ya samu tsira gobe kiyama. Ubangiji ta'ala ya ce wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yud'imun inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Ubangiji ta'ala ya ce ban halicci mutum da aljan ba sai don su bauta mini, wato Allah ta'ala ya halicci mutum da aljan domin su bauta masa ne, ba wai don su zo su rayu haka kawai ba. Saboda haka duk wanda ya ga ya zo duniya ya zo don bautan Allah ne. Allah ta'ala ya ce ba na buƙatar su taimaka mini da wani arziki, ko su azurta ni, ko su tallafa mini, ko su taimake ni a wasu ayyukana. Allah ta'ala ya ce ni mai ƙarfi ne, ba abun da ba na iya yi, ina da iko akan komai. Sannan ma ni ne nake azurtawa, ba maganan wani azurta ni ba, ni ne mai azurtawa gaba daya. To Ubangiji ta'ala ya kawo ka duniya babu kai, ya samar da kai, ya yi ka mutum bai yi alade ko kare ba, inda ya ga dama da haka zai yi ka, baka yi saka ce don me yasa ya yi ka haka ba. Sannan kuma ya sa maka hankali, ya shir'anta maka addini, tauhidi, ka kade ta shi, ka bauta masa shi kadai, ka ɗauki alkawari tun kan ka zo duniya, kamanta ya aiko maka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin ya tina maka wannan alkawari. An zo kuma an tina maka, hujja ta gama tsayuwa a kanka, ba abun da ya rage, sai dai ka bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai. Idan ka ƙi kuma, to ka san ina ne makomar, wutar jahannama ne wanda za a dawoma a cikinta har abada. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kiyaye mu, ya tsare mu. Sannan Allah ta'ala ce min sharril waswasil khannas, ina neman tsarin mahalicin mutane. mamallakin mutane abun bautan mutane daga sharrin alwaswasi wato zil waswasi kenan ma'abocin waswasi shine shaytan wanda yake yin waswasi sannan alhannati kuma mai nokewa wato idan ya maka waswasi ya maka waswasi in kai zikirin Allah ko kace a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai dan noke kuma sai ya labe dan saurara in ka gafala kuma sai ya sake dawa wato alwaswas madari ne ana nufin sahibul waswas ma'abocin waswasi shine shaytan wanda yake waswasi don ya ruda ka kaje ka dinga sabon Allah shi yake maka tarko ka fada nan sai zama koyaushe a cikin sabon Allah kake to kaje mi tsari daga sharrin shaytan don shaytan ya tsara alƙawari sai ya badda bayin Allah amma Allah ta'ala yace akwai tatattun bayin sa wanda bai isa ya badda su ba sannan al-khannaji ne alladhi yaktafi wa yata'akhkhar idza dhakara al-'abdu rabbahu wato khannas wanda yake nokewa shine mai kuya baka ganin sa sannan kuma duk lokacin da ka ambaci Allah sai noke koma gefe in karab kana kuma sai ya sake dawo wurin ka ya dinga zuga ka saboda haka mutum ya kamata ya zama koyaushe yana zikirin Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa manzo Allah ta sanarwa da wani zai tambaye shi yace abubuwa na shari'a sun yi yawa abubuwa na falala na nafila sai ce wace kofa zan rike sai ce la yazalu lisanuka rataban min zikrillah kada harshen ka ya gushe yana danye daga ambaton Allah mana koyaushe ka dinga zikirin Allah to kai magani shaytan kenan sai dai zama koyaushe yana noke amma ba yana tare da kai ba amma matikar ka dan raf kana to shaytan kuma zai zo dinga saka maka wasu abubuwan da bai kamata ba sannan kuma hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya inganta cewa kowane mutum akwai shaytan a tare da shi shaytan na aljani yana tare da shi yana umurtan sa da alfasha duk wanda kaga ba alfashan to ubangiji ta'ala ne ya tsare shi hadisi ne ingantacce manzo Allah ta sama yace ma minkum min ahadin illa wa qad wukila lahu qarinuhu babu wani daga cikin ku fate an wakilta masa abokin sa daga cikin aljani yana nan yana tare da shi shaytani shi yake shagaltar da shi in ka ka sabi Allah to shi ya zuga ka sai suka ce wa anta ya rasulullah har kai ya rasulullah yace wa ana yace har ni din yace na'am illa annani a'anani Allahu alayhi fa aslama fala ya'muruni illa bi khairi yace sai dai ni kam Allah ya taimake ni nawa aljanin ya musulunta baya umurta na sai da alkhairi to kaga da kai da ni da shi da ita ba wanda ya sani namu ya musulunta ko bai musulunta ba to da aka kullun sai mu dinga neman tsari daga shaytan kenan mu dinga a'udhu billahi minash shaitanir rajim mu dinga zikirin Allah subhanahu wa ta'ala mu dinga bautan Allah subhanahu wa ta'ala yanda ya kamata domin shaytan ya kaurace mana ubangiji subhanahu wa ta'ala yace alladhi yuwaswisu fi sudurin nas shaytan shine wanda yake waswasi a cikin zukatan mutane shine ma'ana cikin kirazan su ina yi musu waswasi a cikin kirazan su a cikin zukatan su ina cewa kai kaza ka aikata kaza ya zuga ka kai sabon Allah ya hana ka ka dinga ayyukan alkhairi aiki alkhairi in ka tashi yin sa sai dinga hana ka ko ya sa ka barakai da wuri ba ko kuma ya karege inda ka niyan mai yawa shedan sai dinga sa maka waswasi kana regewa har ya dawo dan kadan ko kuma ya hana kai gaba daya ko ya dinga ruda ka kana sabon Allah ya zuga ka kai wannan yau kai wannan gobe shine ainihin shaytan kenan amma Allah ya ba mu maganin sa da yake mu nemi tsari da shi saboda haka in ka kyale yayi maka ya bin ya sai tsara akan ka ya mallake ka to kai ne kai wasa don manzo Allah ta sama yace almujahidu majahada nafsuhu wato mai jihadi wanda ya kiransa ya zama shaytan bai da tasiri a ransa kuma ubangiji ta yace inna shaytana lakum aduun fattakhizuhu aduwa shaytan makiyin ku ne ku rike shi makiyi kar ka yadda da shaytan ka tsaya a matsayin ka dauke shi makiyin ka ne mai son ya yake ka mai son ya halaka ka shi ta ibnu qayyim yace amruhu bittikadhihi aduwan tanbihum ala istifraq alwaqi fi muharabatihi wa mujahadatihi Allah ta'ala yake mu rike shaytan a matsayin makiyin mu ai yana ga mana ne mutane di makamai na yakin shaytan yanzu aka ce ga wani nan makiyin ka ne yana neman zai kashe ka dole ka nemi yadda zaka kare kanka to haka nan shaytan kullun yana son ya halakar da kai ne ka nemi yadda zaka kare kanka Imam al-Qurtubi yace waswasin shaytan shine dinga kiran ka kana yi wa Allah ta'ala da'a da wata magana koyayya wanda abunda maganan ta kunsa yake zuwa zuciyarka ba tare da ka ji wani sauti ba baka jin sauti amma kuma kana bin umarnin shaytan shi dai ce kai yace ka bari sai abun ya tsarsuma a zuciya kawai cewa kai din sai ka je kai ko ka bar aikin alkhairi sai tsarsuma a zuciyanka ka bar aikin alkhairi sai ka bari ba za ka ji sautin shaytan din ba amma shaytan ne ya saka wannan hadisi ya inganta a cikin sahih bukhari da muslim daga Anas bin Malik manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana itikafi a masallacin sa sai matarsa Safiya Safiyatu bintu Huyay sai ta kawo mata ainihin ziyara da ta zo ta gaishe shi sai dan rika ta waje haka dan bakin masallaci sai hadu da wasu samari guda biyu daga cikin ansarawa da suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai suka kauce suka kauce hanya suka suna ta sauri suka juya kada manzon Allah ya tsama ya gansu sai manzon Allah ya gansu sai ya tsu ala rislikuma yace a ku tsaya ku tsaya innaha safiya safiya ce ba kuma mata ta ce ba wata mata ce daban ba da mata ta kuka gani sai suka ce subhanallahi ya rasulullahi za mu tuhume ka ne sai ce a inna shaytana yajri min ibni adam majra ad-dam fa inni khashitu an yaghdhifa fi qulubikuma sharra aw tarwan khaira ya bunan shay'an wato yace shaytan yana gudana a cikin jikin dan adam kamar yanda jini yake gudana a cikin jikinsa kamar yanda jijiyoyin jikinka akwai jini to haka nan kuma akwai shaytan a cikin jikinka yace to naji tsoron kada shaytan ya jefa muku wani sharri a cikin zuciyarku wato ku yi tamanin wata mata kuka gani da ita ba mata ta ba to ka duba shaytan ku yanda yake aiki to idan ya zama nan har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shaytan zai iya sa wani ya tuhume shi ya jefa masa sharri ya tuhumi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma daga cikin sahabbansa ina ga wani kuma daban to da haka shaytan yana tare da kai kuma yana umurtanka da munanan ayyuka kuma ko ka sani ko baka sani ba duk wata barna da ake a bayan kasa to shaytan ne yake sa a yi ta duk wani fasadi duk ayyuka alkhairi da ake bari ba a yi to shaytan ne yake zuga mutane kai ba za ka ji maganar tasa ba amma zai tsarsa maka a zuciyanka sai ka ji kawai abun kana tunanin sa sai ga kuma ya kamata kai shi cikin nan sai ka ci gaba da yin sa Allah ya tsare mu daga sharri shaytan ubangiji ta'ala ce minal jinnati wan nas wato shi shaytan din da yake wa mutane waswasi suke aikin barna suke sabo suke barin da'a wa Allah ta'ala bai takaita akan aljani kawai ba a minal jinnati akwai daga aljani wan nas kuma akwai daga mutane wato akwai shayatinul insi wal jinni shaytanun mutane da shaytanun aljani to shi shaytanin aljani kaga baka ganin sa yana da hadari kwarai da gaske to amma inda yake da sauki in kace a'udhu billahi minash shaitani rajim to sai noki al-khannas ne ina dan komawa baya in ka ambaci Allah ta'ala zai koma baya ya noke sai in ka rafkana ne zai zo to amma shaytanun mutane su kowace suna tare da kai kana a'udhu billahi minash shaitani rajim suna tare da kai suna umurtanka da munanan ayyuka ka buga kasa wannan taro ka nan wannan taro ka nan to sai kaga mutane suna badda mutane su ne shaytanun mutane kenan mutai yayi ta kiran ka wai sai ka bar tauhidi ka koma shirka ko ka bar ayyuka alkhairi ka koma na sabon Allah sai ka zama azzalumi ya zoba ka nan ya zoba ya shirya maka wannan ai akwai alkhairin da za a samu to in kai haka ai kaza cikin nan sai ka je ka dinga zalunci kana sabon Allah ko a zo a dinga dora ka akan bidiyoyi maimakon kana kan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan galibi kuma shaytanun mutane su suke yin irin wannan aiki kuma suna da hadari kwarai da gaske su ko ka ce a'udhu billahi minash shaitani rajim ba su noke ba suna nan a tare da kai sai ai ta zuga kan kace a wannan abu baki sai ka ga yana neman yanda zai gamsar da kai to shi inda yafi hadari kenan to saboda haka mu kula da shaytanun aljani ko mu kula da shaytanun mutane mutane suna halaka wato ainihin mutum abubuwa guda hudu su suke halaka mutum ai duk wanda ka ga ya bata tsayan abu hudu ne da ransa ka bi son zuciyanka inna an-nafsa la'amaratun bisu raina umurtan mutane da munanan ayyuka na biyu kuma shine shaytan din Allah ta'ala ya mu nemi tsari da shi makiyin mu ne na uku kuma sune mutane mutane wannan yazo ya kawo maka wannan duk in ka biyo mutane wallahi ba za ka zama mutumin kirki ba sai dai ka zama mutumin banza don galibin mutane ba na Allah bane ba mutanen kirki bane shaytanu ne in ka biyo musu za ka zama mai sabon Allah ne na uku na hudu kuma shine duniya Allah ta'ala ya ce duniya dan jin dadi ne kadan kuma ka tarude ka to inna awwan idan ka biyo duniya zaka bata in ka biyo mutane zaka bata in ka biyo shaytan zaka bata in ka biyo son zuciyanka zaka bata me ya kamata kai ka yake su duk gaba ɗayan su ka rubu da su ka koma zuwa ga Allah ta'ala ka dinga addu'a Allah ya tsare ka daga sharrin su wani yace inni bunitu bi arba'in yarminani bin nabli an qawsil laha tawtiru iblis wad dunya wa nafsi wal wara ya rabbi anta ala al khalat qadir yace an jarrabe ni da abubuwa guda hudu dukkanin su sun nade kibiyansu sun sun seta ne suna son su harbe ni yace ya Allah ka kubutar da ni daga sharrin su shine iblis shaydan da duniya da mutane da kuma ainihin raina saboda haka ka yaki wa'annan abubuwan ka zama bawan Allah mutumin kirki shi yasa anan ubangiji ta Allah yake ga mana akwai shaydanun mutane akwai shaydanun aljani kar ka dauka aljani ne kawai yanda za ka gane shaydani mutum shine zai zo ya dinga zuka ka kai sabon Allah ina ta zuga ka kar kai da'a wa Allah ta'ala kar kai ayyuka alkhairi ina ta sa ka adawa da mutane da gaba da bayin Allah ya zama annamimi mai hadafa ya sa maka wasu munanan tabi'u da munanan halaye to wannan ya zama shaytani mutum kenan ka nemi tsari da shi kuma wato ainihin ka kaurace masa wannan kamar yadda ubangiji ta'ala yake fada a wata sura yace wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufa al-qawli ghurura ubangiji ta'ala yace haka nan kowane annabi muka sanya masa yana da makiya daga cikin shaytanun mutane da aljani, shaytanun mutane da aljani, kuma shashin su yana yi wa shashin su wahayi ya zuga aiwa ne kaza zaka ce masa, kaza zaka ce masa, daga cikin mutane ko aljani. Allah ta'ala ya ce sai su dinga kawata wata magana ta ƙarya ta rudi, sai su ce ai an wannan shine alkhairi, ya zaka yi kaza, ai bu kazan nan ba haka bane kaza ne. Ana son a kauda kai daga hanyar Allah ya tsora ka akan hanyar bata. To wannan kullun dare da rana suna nan, saboda haka ka ji tsoron shaytanun mutane kamar yadda kake jin tsoron shaytanun wato aljani, ma'ana ka nemi tsari da su, kada ka yadda kwata kwata su shiga cikin lamarin ka da su bata maka addininka. Kuma hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Abdullah ibn Abbas, yace wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya Rasulullah wani abu yana fado mini a raina, sai inji wani waswasi ya zo mini a raina, yace wallahi la an akhirra min as-sama'i ahabbu ilayya min an atakallama bi, nadi a dora ni can kololuwan sama na fado ne kata kata, wallahi yafi mai sauki akan in furta wannan kalman. Kenan kalman kafirci yake mai yake sa masa a ransa, wasu wasi na kalmomi na ridda wanda zai bar addinin musulunci. Da ya ga manzo Allah ta sama wannan magana, sai manzon Allah ya ce masa alhamdu, sai ce Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, alhamdulillahi alladhi radda kaidahu ila alwaswasati. Manzo Allah ya kabbara sau uku, yace nagode wa Allah da ya maida makircin shaytan zuwa ga wasu wasi, ya sa maka wasu wasi baka biye masa ba, kana nan akan imaninka, don ba abun bai tsaya a wasu wasi ba, zaka fita daga addinin musulunci ne gabaɗaya. To shi yasa manzo Allah ya sama in wani ya zo daga cikin sahabban sai ya Rasulullahi wallahi wani abu yana fado min a raina, amma ina ganin girman ne magana da shi, ya zan yi wato wasu wasi irin na shaytan, sai ka ji kaman zaka fita daga musulunci. Sai manzo Allah ya sama yace zaka mahbul iman ko zaka sarihul iman, ai wannan shine hakikanin imani. Wasu wasin ya zo maka ka ture, ya zo maka ka ture, shine hakikanin imani. Don wanda bai da imani ba zai ture ba. In wasu wasin ya zo masa shikenan, sai amfani da ainihin wannan wasu wasin, sai kaga ya fita daga addinin musulunci. To da haka shaytan dai kullun kokowa da shi ake yi, ba za ka rubu da shi ba, kuma kana yakan sa, sai ka tabbatar ka yake shi, sannan zaka zama bawan Allah mutumin kirki. Amma duk wanda ya sake kuma, to shaytan kuma ko shakka babu, zai ga bayan sa, zai ga ainihin zai ci galba a kansa, sannan a ƙarshe kuma zai je ya jefa shi a wutar jahannama, in an je lahira kuma ya masa tawaye, ya ce ni kam kar ka zarge ni, ka zargi kanka, na kira ka ne kawai ka zo ba tilasta maka da yi ba. Ubangiji ta'ala ya kare mu daga makircin shaitan, Allah ya kara mana imani, ya kara mana tsoron Allah. Wannan shine ƙarshen wannan sura ta suratul nas, kuma shine ƙarshen wato ayoyin alqur'ani gaba daya, wa'inda muka fassara muka zo ƙarshen su dukkanin su. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبي الكريم وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من تنبيا تفرقوا أنا ملائكة شوا كريستو تشيني سوكا مسلون تسوبيو ودوكا سبيو ينزاك سنزونا وجن sun suka bani wannan takarda akan cewa da Allah malam sun musulunta kwanan nan ne, za a sake daura musu aure ne ko auren da aka yi musu tun zamanin da yayi.
Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du, assalamu alaikum. Idan suka musulunta a lokaci guda suna nan akan aure su, ba a ainihin canja aure, ko da a ce sun yi shi ba a tsarin musulunci ba a da, to yanzu da suka musulunta suna nan akan aure su. To da zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duwayen da suka musulunta ba a canja musu aure. Ghilanus taqafi da ya musulunta yana da mata 10 kuma sai su musulunta gaba daya. Aka tabbatar da auren, to amma wace za a zaba, su waye ne za su zama matansa? Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya zabi guda hudu ya rubu da ainihin sauran. Ikhtar arba'an wa farik baqiyahun. To da aka sai ya zabi hudu, sauran kuma dole su je su idda su aure wasu musulmai daban, amma ba wai a matsayin da ba matansa bane. So da haka babu sabani tsakanin malamai, in mace da miji suka musulunta suna nan akan auren su, ba sai an sake daura auren ba. Ubangiji ta'ala ya tabbatar da su akan imani su. Na'am.
Wannan yake cewa mutane suke aiki na kasuwa, in zan je sayan kaya suna bani kuɗin mota cikakke, idan na je na siyo kayan in na dawo sai dan ƙara musu riba kaɗan kaɗan akan abin da suka aike ni akai, ya halatta shi wannan kuɗin?
Ba halata, wannan ha'inci ne, ai wakilci aka baka. an baka kaje ka sauka an wakilta ka ne saboda haka haramun ne ka ƙara musu wani kuɗi amma idan kai dan kasuwa ne aka sai kaya a wurinka ko aka baka ainihin order ga farashin kaya zaka iya tsorawa da riban kai zama order ne kaje ka sayo ainihin wannan kayan ka zo ka ba amma su baka kuɗi a hannu ko kuma ka dauko kaje ka sayo kayan ka zo ka sayar musu in an ce ka sayo ne a saya amma matukar an baka sautu ne an baka ainihin wato wakilci ne to bai halatta ka ƙara ko da naira ɗaya ba
to daga ƙarshe dai sai mutanen da suka rubuto neman addu'a da kuma mutum biyu suka rubuto daban-daban ɗaya ta ɓangaren mata ɗaya ta maza duka abin da suke faɗa shi ne malam don Allah a ja hankalin matasa kamar da aka faɗa shekaran jiya cewa matasan nan yawanci suna murna Ramadan ya ƙare a koma gidan jiya misali kallon bol da kuma zama a bakin hanya ana surutu ana zagin manya da makamantan irin wannan don Allah ya hankali su akai sai masu roƙo addu'a ku akwai sanarwa na Bello ya kawo a yanzu haka na dukkan MP3 wanda yake dauke da 8 gig na dukkan karatun malam na Jimeta da yola gaba daya akwai a wajen shi duk lokacin da kake bukata ka dire shi insha Allah zaka samu assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wannan gargadi mun yi shi a can baya cewa ya kamata dan adam ko musulmi ya yi yayin karewan watan Ramadan ne ba murna ba kuma alaman Allah ya karbi ayyukanka shine ya zamana wato bayan watan Ramadan ka ci gaba da kyawawan ayyuka domin watan Ramadan wata ne da ake yanta mutane daga wuta su zama yan aljanna to saboda haka idan wato ka koma ruwa to alaman kuma fa kai baka samu wannan yancin bane don duk dan aljanna yana aiki ne irin na yan aljanna dan wuta yana aiki ne irin na yan wuta shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa kullum muyassaru lima khuliqa kowanne an fore masa yayi aiki da abin da aka halitta shi da sababin sa wato shine in kai dan aljanna ne zaka dinga ayyuka irin na yan aljanna idan kai dan wuta ne kuma ayyukan ka da yan wuta zaka yi saboda haka mu dage kamar yanda muka ji tsoron Allah a watan Ramadan kuma ya zama bayan watan Ramadan din kuma nan ma zamu ji wato za a ji abin da zamu ji tsoron Allah domin mu mutu a bisa imani da kuma ayyuka nagari Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ƙara kare mana imanin mu insha Allah kamar yadda muka sanar yau ne zamu rufe wannan tafsirin wanda muka yi wato kwana 25 muna yi tare da kwanaki guda uku wanda aka yi ruwan sama ba mu samu muka yi ba kuma muna da ainihin manya-manyan baki wadanda suka halarci wajen zan ambaci wasu wato ainihin daga cikin su daga cikin bakin akwai wato mai girma commissioner na Lan Ansabe Alhaji Haji Mijin Yawa muna tare da shi sannan kuma akwai wakilin hakimi Alhaji Muhammad Baba Hawa wanda da hakimin ne zai zo to sai ya zamana kuma akwai mara lafiya a tare da shi shine buga waya yace da Allah ya haƙuri ga halin da yake ciki saboda haka uzuri ne ya hana shi wato ainihin zuwa amma ya tura wakilin sa sannan kuma muna tare da wato MD na Radio Gotel wato director manager na Radio Gotel shine El Yakubu Marafan Daura sannan kuma akwai Alhaji Sabo Magaji chairman na GBS na Adamawa State sannan kuma chairman na Muslim Council na Adamawa State gaba daya sannan kuma akwai wato Ustaz Ahmad Sa'ad wato shugaban committee tafsir na Adamawa State sannan akwai Alhaji Usman Ibrahim wato sakatare na jama'ati zatul bidawai kamace sunna na state sannan kuma muslim na abana shugaba na muslim council na wato Yola North sannan kuma akwai malam Ahmad wato director na agaji na jaha gaba daya sannan akwai wato malam Aliman mai shugaban majalisar malamai na jahar Adamawa sannan akwai malam Abdul Qadir na abu na Yola South afwan Yola North sannan kuma akwai shi Imam Salihu Umar shugaban majalisar malamai na jihar Adamawa gaba daya Imam Salihu kabi afwa sannan akwai Malam Abdul Qadir Isa Adam wato na Radio Gotes sannan kuma akwai abin nan Malam Nasir wato Malam Muhammad Nasir Hedi Masta akwai Malam Malami Garba akwai Malam Muktar Tayyib akwai Malam Salihu Dauda sannan akwai Malam Baba Iyali da sauran wasu ainihin baki waɗanda ba mu ba su shigo nan ciki muka gan ba akwai Dr. Sadio Jibril Salihu ko da bai shigo ba dai za tabbata kila yana waje ne insha Allah muna tare da shi da kuma dai wasu bakin wadanda sai amini abuwa ko banga fiskan su ba ko ba su fito ba na'am sannan bayan wadannan maraba don na fada duk wanda ya kamata na fada shi na fada bayan nan sai kalmomi na godiya wanda ni zan gabatar kafin ainihin masu jawabi su zo su yi jawabi zan buƙaci wasu daga cikin manyan bakin mu nan za su dan mana kalmomi ko da ainihin wato minti biyar biyar ne akwai Malami Mamman akwai Muhammad Ali Ako marafan daura akwai Ali Sabu Magaji akwai wato Alhaji Haji shi commissioner na Lan'an Sabe sannan akwai Malam Sado da farko muna godewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu ƙarshen wannan tafsiri kuma wanda da zuwa ƙarshen sa ne Allah ta'ala ya taimake mu da ni'imomin sa muka zo ƙarshen fassaran Al-Qur'ani daga farkon sa har zuwa ƙarshen sa kuma wannan tafsirin wato mun faro shi daga Yola ne kafin mu fara yin Najmiya mun fara na Yola 2006 kuma muka fara daga Fatiha suratul Baqara to sai 2007 da za mu fara na Najmiya na Kaduna Street to sai naga idan nace zan koma in fara daga farko dai da makaman maimaiti to sai na dauko daga tsakiya daga suratul anbiya sai na taho saboda can ina tahowa muna tahowa daga can sama a Yola a Najmiya kuma daga tsakiya muna yin ƙasa to shi na Yola tun bare ne muka isa wato muka kamo wato tafsirin Najmiya muka zo suratul anbiya bare mun kwana a tsakiyar suratul anbiya bana muka ci gaba muka kare ta muka yi suratul hajji har muka shiga cikin suratul mu'minun to ita kuma nan Najmiya kuma sai bana ne Allah ya sa muka zo ƙarshe to kenan dai idan muka littafa zamu ga cewa fara tafsirin mu a Yola wato a masallacin Lamdo Malabo a Ciro Marot mun yi shekara 10 muna tafsiri muka yi rabin Al-Qur'ani sannan anan cikin Jimeta masallacin Kaduna Street anan ne Farot shi ma mun yi shekara 10 muna tafsiri muka zo muka yi rabin Al-Qur'ani kenan idan aka hada shekara 10 muka yi rabi daga sama shekara 10 anan kuma daga tsakiya muka zo muka kare sa kenan tafsirin mu daga farko Al-Qur'ani zuwa ƙarshe za a ce mun fassara shi ne a tafsirin shekara 20 a hakikani shekara 10 ne amma tunda tafsirai biyu ake yi to ya zama shekara 20 kenan to kaga wannan gila an dan fada da bayanai ne sai sa shekarun suka yi duk da ina ga wasu masu tafsirin kan za su yi shekara 30 ma ba su gama ba a hakan ma ni ina dan sassauta bayani wani mai tafsiri ya bugo min waya daga wata jaha yace mini malam tafsirin ka wallahi yana da daɗi kuma kana takaita bayani yace mu Allah ya jarrabe mu da yawaita bayanai Allah ya jarrabe mu da yawan bayani mu yi wannan to abin da yasa mutane sai su yi hakuri idan ka shiga littafin tafsiran nan wallahi abubuwa da yawa zaka gani zaka ga ilimi kata-kata to in ka ce komi sai ka faɗa wa mutane to sai ya rike ka sai zama tafsirin ba zai tafi ba kullun zai zama aya ɗaya zaka yi ko rabin aya ba wata to ka ga ba ran da za a sauke Qur'ani to shi yasa idan muka zo wasu bayanan sai mu bar su kawai sai mu wuce gaba wata wani bayanin wata aya za ta sa ka sake tuna shi sai ka faɗe shi amma an ce komi da komai sai an faɗa to da ƙila har yanzu nan gaba shekara 20 ba ƙila da ba za mu sauke ba saboda haka alhamdulillahi mun yi tafsirin daidai gurgudu ba mu zurfafa bayanan ba kuma ba mu takaita yadda ba za a fahimci ma'anan ayoyin ba Allah ya taimake mu mun sauke a cikin shekara 10 amma sau biyu muke ya zama kamar shekara 20 kenan to muna godewa Allah subhanahu wa ta'ala a bisa wannan ni'ima da ya mana na fassara ayoyin Al-Qur'ani a bisa fahimtar mu gurgudun yadda ya sauwaka sannan kuma muna gode masa a bisa ni'iman hankali da ya bamu wanda ya sa muka fahimci abin da muka fahimta kuma muke fahimtar da wasu kuma su ma Allah ba su neman hankalin da za su iya wato ainihin ganewa wannan ba karamar ni'ima ba ce a ce mun fassara Al-Qur'ani daga farko har zuwa ƙarshe kuma a bisa tafsiri wanda yake na bayani ba wai dalalaini ne muke fassarawa kawai muna wucewa ba Ubangiji ta'ala ya ƙara mana imani ya ƙara mana ilimi sannan kuma ya sake maimaita mana irin wannan in Allah ya sa muna da nisan kwana bayan nan akwai wanda suke wa wannan tafsirin hijima wanda dole ne mu musu godiya kamar yadda aka saba ko yaushe da farko akwai kwamitin tafsirin wanda suke faduwa ba sa abin nan dare da rana suna ta iya kokarin su wajen su ga tafsirin ya tafi yadda ake so an yi masa hijima da jikinsu da kudinsu da neman taimakonsu kuma alhamdulillah tun abun akan tafsiri kawai har ya fadada ya zama duka sauran karatuttukan ma suna yi masa hijima to wannan kwamiti na tafsiri muna godiya muna yi musu addu'a Allah ya saka musu da alkhairi kuma Allah ya musu albarka suna da yawa kurai da gaske amma dai za a ambaci ko mutum hudu daga cikin su wato shugabannin nasu akwai Nuru Zailani shine chairman din su sannan akwai Usman Idu shine wanda yake mataimakin chairman sannan akwai Yusuf shine ainihin sakatare akwai kuma Abdullahi shine ma'aji wannan sune wato shugabannin nasu Ubangiji ta'ala ya saka musu da alkhairi gaba ɗayan su a bisa hidiman da suke yi babu dare babu rana wato koyaushe a cikin aiki suke domin su ga wannan al'amarin ya ci gaba ya tafi yadda ake so kuma yana tafiya din yadda ake bata din alhamdulillah ba tare da matsala ba sannan zamu godewa Alhaji Adamu Jingi Hammanjan wanda lalle yana taimakawa kwamitin tafsirin kwarai da gaske wasu nasarorin da taimakonsa ne ake samun su shi ma yana iya kokarinsa Allah ya saka masa da alkhairi sannan bayan muna godewa kwamitin masallacin Kaduna Street a bisa ɗawainiyar da suka ɗauka na shekara goma na karɓan bakuntan mu a masallacin da kuma hidimomin da suke yi wanda ya kamata a masallaci ɗin na yau da gobe ba tare da sun ƙosa ba musamman limamin masallacin Malam Barkindo da kuma na'ibinsa Malam Abdullahi Ibrahim Jalo Allah ya saka musu da alkhairi to sannan akwai waɗanda suke yi wa tafsirin hidima wajen ɗaukansa da tallata shi ko yaushe da kuma ainihin ganin ko me yana tafiya daidai suma muna yi musu addu'a Allah ya saka musu da alkhairi akwai Bello mai sai da cassette mai yin recording na audio akwai Kacalla Muhammadu Kacalla mai yin recording na video akwai kuma wato Nazif Ibrahim wanda yake recording na Sunna TV akwai Nuhu wanda ainihin yake kula da abin da ya shafi projecto tunda aka fara sayansa tunda aka sayo shi aka fara aiki da shi yake kula da shi muna roƙon Allah subhanahu wataala ya saka masa da alkhairi sannan kuma akwai ƴan agaji waɗanda ainihin suke kula da wannan wurin koyaushe suna cikin hidimomi domin ganin cewa komai yana tafiya daidai ba tare da an samu matsala ba Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi musamman shugaban nasu director agajin Malam Ahmad muna godiya kwarai da gaske a bisa haɗin kai da yake bamu da kuma ba da goyon baya na ganin cewa komai yana tafiya abin da a bisa yadda ya kamata sannan bayan nan uwa uba ina godewa Alaramma Abdulkarim Muhammad wanda ko kuma Abdulkarim Muhammad Hamza wanda ainihin da shi muke wannan tafsirin tunda aka fara shi har yanzu wannan wato karatun da muka yi har muka sauke alqur'ani dukkaninsa shine mai tambaki kuma shekara goma kenan ko 11 don a yi wannan shekara 11 kenan bada muna tafsiri anan ne shekara goma duka wannan tafsirin da shi muke yi tun daga farkonsa har zuwa ƙarshensa Ubangiji ta'ala ya saka masa da alkhairi tun bai tafi makaranta ba har ya tafi makaranta Madina har ya yi digiri na farko har yanzu yana kokarin karisa digirinsa na biyu master ɗinsa muna tare da shi yana zuwa hutu cikin azumi mu yi tafsirin kuma ya sake komawa ya ci gaba da karatunsa Allah ya saka masa da alkhairi sannan bayan nan akwai wanda suke taimakawa kwarai da gaske da dukiyansu domin ganin tafsirin wato ya ci gaba za mu ambaci wasu daga ciki don wasu kam ba za mu iya tuna wasu ma ni ban san su ba kuma ban riƙe sunayensu ba wasu kuma zan iya mantawa ko da na san su ɗin amma dai za mu ambaci sunayen wasu daga ciki domin wato namijin kokarin da suka yi daga ciki akwai wato turakin Adamawa shine Alhaji Atiku Abubakar wato ya taimaka kwarai da gaske wajen yada wannan tafsirin shi yake daukan nauyin sa tafsirin a Sunna TV bare shi ya dauki nauyin bana ma kuma shine ya dauki nauyin sa tafsirin a Sunna TV kuma barawo manta da Shehu Buba ba wanda shine yake ta iya kokarin sa ya je ya gaya masa yana ta dawaniyar ya ga cewa an sa tafsirin a cikin wato ainihin Sunna TV Allah ya saka masa da alkhairi gaba daya sannan bayan nan shi turakin Adamawa ya ba mu dama kyauta ana sa karatun mu ko ba azumi ba a gidan radio na Gotel ana sa Mizbahu Salik a duk sati sau biyu sannan ana sa Muktasar na Sahihul Bukhari littafin da muke a nan masallacin Mizbahu Salik kuma masallacin Dobeli shi ma sau biyu saboda haka sau hudu ake sa karatun mu wato ainihin a radio Gotel a sati ba tare da mun ba da ko naira ɗaya ba kyauta ne ake sa mana muna godiya a bisa wannan wato alfurma da aka mana Allah ya saka da alkhairi sannan bayan nan muna godewa Alai Bawuro mai roba wanda yake daukan nauyin sa tafsirin mu a radio Gotel bada ma shi ya dauki nauyin gaba daya wato duka kudin gaba daya da aka nema na radio Gotel wato wanda ake sawa a AM karfe 11 zuwa 12 shi ya dauki nauyin sa wannan karatun Ubangiji subhanahu wataala ya saka masa da alkhairi ya sa wannan abun a cikin mizanin kyawun ayyukansa kamar yadda kullum yake yi bana ma kuma bai gajiya ba da can wani bawan Allah ne akwai bukatar masa addu'a Allah ya gafarta masa shine alai sallau gidado da shi yake daukan wannan dawainiyan tunda aka fara tawa har Allah ta'ala ya tayare su to da yayin su kuma alai bauro shi kuma ya dauki wannan dawainiyan Allah ya saka musu da alheri Allah ya jikan alai sallau gidado sannan bayan nan muna godiya wa wato alhaji Ibrahim Umar wanda shi kuma shi ya dauki nauyin wato na TV nauyin dawainiyan wato sa ainihin karatun mu a TV hotel Allah ta'ala ya saka masa da alheri sannan haka nan muna addu'a wa kamfanin Faru musamman shi ainihin wato manajan nasu su suka dauki nauyin sa karatun mu da ake yi a wato ake sawa a FM daga karfe 6 zuwa 6 da rabi kuma yayi shekaru 3 yana daukan wannan nauyin Allah ya saka masa da alkhairi sannan kuma muna godiya wa Dr. Chiroma a wajen wannan Dr. Aminu Chiroma wato former provost na FPE wanda yake daukan nauyin sa karatun wato da muke a Yola a gidan radio da ana sawa ABC bana ya dauki nauyin an sa a wato radio Gotel FM daga karfe 2 zuwa karfe 3 Allah ya saka masa da alkhairi sannan bayan nan muna godiya wa wato wanda suke taimakawa dai a wannan tafsirin mutane daban-daban maza manta da Alhaji Haji mijin yawa wato commissioner na dan Ansabe duk shekara sai ya taimaka wannan tafsirin tun da muka fara yin tafsirin har zuwa bana babu shekaran da bai taimaka ba kuma bana yayi wani hoppasa ma lokacin da muka zo zamu sai kamera ta zamani wato babu wanda ya bada taimako kamar yanda ya bayar ubangiji ta'ala ya saka masa da alkhairi mun gode kwarai da gaske kuma Allah ya yawaita mana irin su kuma muna tare da shi a nan wajen sannan kuma muna godiya wa Alhaji Hassan Usman wanda ya bada taimakon sa kwarai da gaske kullu yana bayarwa bana ma ya bayar Allah ya saka masa da alkhairi akwai Alhaji Baba Malleri Allah ya saka masa da alkhairi akwai wato Alhaji Adamu AS Salisu Allah ya saka masa da alkhairi akwai Alhaji Haruna Boss akwai Alhaji Abdul Farda akwai Alhaji Tukur Farda akwai Alhaji Yaya AYY akwai Alhaji Abu Qasim akwai Alhaji Ali Beti da sauran manya-manyan yan kasuwar mu wanda suka ba da gudunmawa na ban mamaki ga abin da ya shafi harkokin karatun mu muna musu addu'a Allah ya saka musu da alkhairi da wanda na ambata da wanda ma na amanta ban ambace su ba suna nan da yawa akwai ni bawan Allah da ya dauki nauyin sayan kasussunan da wato ake sawa abin da ake yin recording da su gaba ɗaya na video duka kyamarori biyun kuma duka karatuttuka guda biyun da kudi wanda suke masu yawa shine Alhaji Baffa ubangiji subhanahu wataala ya saka masa da alkhairi sannan bayan nan kuma muna godiya wa su media wadanda suke yada mana ainihin wannan karatu muke samun hadin kansu kwarai da gaske da farko za mu fara da radio Gotel da kuma TV Gotel ubangiji ta'ala ya saka musu da alkhairi muna samun hadin kansu kwarai da gaske musamman ma shi MD nasu wato El Yakubu Marafan Daura muna samun hadin kai duk abin da muka nema sai mu same shi a cikin sauki har suka ba mu filin fatawa kyauta ba tare da mun bada ko nera daya ba haka muke yin fata wannan haka karatutukan da ake sawa ba na azumi ba duk ta hanyar sa ne muka samu wannan alkurma ana sa mana karatutukan mu ba tare da ainihin wato muna biya ba tun muna biya har aka ce kai ya isa haka mu daina biya din yanzu za a dinga sa mana a kyauta to Allah ya saka masa da alkhairi kuma Allah ya kara masa daukaka sannan muna godiya wa Hamza Sa Dafin wato director of program na ainihin radio Gotel da shi muke gogurmaya tunda aka fara sa tafsiran mu da karatutukan mu shine mai editing yana sawa Allah ya saka masa da alkhairi sannan kuma ga shi Umar Ibrahim wanda yake jigilan daukan karatun a koyaushe baya gajiyawa kullun shi yake zuwa ya dauka karatun kuma wani lokacin shi yake yin editing a sa su shine dai mai kula da ganin cewa karatun nan ya tafi daidai ana sa na rana daidai na dare daidai na ainihin abun nan yamma daidai shi dai tsawainiya dai kala-kala da shi da Hamza Sa Dafin Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi sannan haka nan muna godiya wa Sunna TV wadanda suke wato sa mana karatuttukan mu a cikin wato a gidan talabijin din su Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi musamman director sun Dr. Ibrahim Jisina Adam Allah ya saka masa da alkhairi ga Nazib wanda muke tare da shi cameraman din su kullum muna samun hadin kai yanda ya kamata sannan kuma Sunna TV tafsiri ne kawai ake biya amma sauran karatuttukan mu da ake sawa a kyauta ake sa mana ko naira dai ba ma biya sannan muna godiya wa gidan TV na Wisal wanda suke sa mana karatu tukan musu ma a kyauta ba tare da mun biya ko naira ɗaya ba ga gidan TV na Manara kuma wanda suke yada mana karatu tukan mu a kyauta ba tare da mun ba da wato nera ko ɗaya ba, Ubangiji ta'ala ya saka musu da alkhairi, musamman shi jagoran gidan tibin gaba ɗaya shine wato Sheikh Abdullahi Balalau, Allah ya saka masa da alkhairi a bisa haɗin kai da muke samu da shi wajen ya ga cewa an yaɗa karatuttukanmu ko ina sun shiga birni da ƙauye domin a samu fa'ida. To Ubangiji ta'ala ya saka wa kowa da alkhairi. Waɗannan su ne waɗanda na iya tunawa na gode musu, waɗanda ma ban tuna ba Allah ya saka musu da alkhairi. Ku kuma da kuke zuwa sauraron karatun nan, ku kwantar da hankalinku a bisa nitsuwa, kowa ya tsaya saurari karatun nan, yana zaune a wurin kamar an dora masa tsuntsu a kansa ba tare da hayaniya ba, Allah ta'ala ya saka muku da alkhairi. Kuma mata duk da hayaniyan da kuke wani lokacin, Ubangiji ta'ala ya shirye ku, kuma Allah ta'ala ya saka muku da alkhairi. Allah ya sa zuwa tafsiri ya zama shine sauƙin shiga aljanna. Waɗanda ba su da mazaje, ‘yan mata Allah ya ba su maza nagari, zaurori da ba su da maza Allah ya ba su maza nagari su ma. Allah ya saka muku da alkhairi, Allah ya muku albarka. To zan taƙaita a nan insha Allahu. Samari ai nace masu sauraro samari sun shiga ai, ba sai na kemance su ba, kuma su ne galibi ma a waje. To da haka matasanmu Allah ya saka musu da alkhairi. Abin ka abin mamaki ne, don na zuzzura idona ko ina da gani sai in gani ban taɓa ganin su ba ma. Sai a wurin tafsiri, saboda haka kaga ba ƙaramin ƙoƙari ake yi ba. Matasa suna da ƙoƙari ƙwarai da gaske, muna fatan wannan abu ya ɗore har zuwa bayan Ramadan ya zama kun ci gaba da zuwa sauraron karatu, ku ci gaba da ainihin nisantar sabon Allah da ayyuka na gari domin ku shiga cikin mutum bakwai wanda Allah ta'ala yake sawa a cikin inuwa al'arshi ranar da babu inuwa sai wannan inuwan, daga ciki akwai matashi wanda ya tashi akan bautan Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am.
Mai
so akwai wanda suka kakkawo mai daban-daban ban san sunayensu ba, Allah ya saka musu da alkhairi. Da dai wanda suka aiko taimakon su kala-kala, wanda wasu gaskiya na san an aiko taimako amma ni na manta sunayensu ne, Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi gaba daya. So da haka ni zan takaita jawabi na anan, muna tare da ainihin manyan baki da manyan malamai, zan ba su dama ko da minti 5-5 ne dai in Allah ya yarda a yi wannan jawabi din a sa wurin albarka yana da kyau. Zan fara kiran Sheikh Imamman insha Allahu ya zo ya fara budewa a takaice, sannan sauran kuma su biyo baya, sai a yi hakuri kuma yan uwa tun da yauran rufewa ne insha Allah. In suka gama kuma za mu yi addu'a ta gaba ɗaya. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba mu albarkan da ya saukar a wannan wuri mai albarka. Na'am.
A'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دفرقو دي نانونا قدياتا قا الله سبحانه وتعالى مي قومي مي قوة لينونا منا ونرانا wato ranar da ake rufe tafsiri a wannan masallaci na Kaduna Street, wanda shehin malaminmu Sheikh Abubakar Mukhtar yake gabatarwa. Baitin yau ne ake rufe tafsirin, kuma yau ne Allah madaukakin sarki ya bashi ikon sauka a tafsirin Qur'ani, wanda ya ce ya shafe shekara 20 yana gabatar da wannan tafsiri. Wannan yana karantar da mu darussa masu yawa. Tsokaci da nake so in yi kalmomi biyu ne ko uku. Na farko, duk wanda yaga matasa da muke tare da su a wannan guri, yaga nitsuwa da suke da shi, da kuma karatu da ya tara su a wannan guri, a sai yana da muhimmanci matasanmu su sanya maganan karatu a gaba, musamman mu wannan jihohi na arewa maso gabar, muna baya gurin karatun addini da karatun zamani. Wajibinmu ne matasanmu su kara himma wurin neman karatu da kuma ilimi na zamani. Na biyu shine a yawaita yin sana'a. Da yawa al'umma sun dauki yin sana'a kaman abin kunya ne. Muna da matasa musulmai masu yawa amma ba sa son yin sana'a. Zaka ga mutum ya taso daga uwa duniya. Mu dauka ma daga Niger. Da zaka yi tafiya yau ka je Niger, Sahara da zaka take kilomita da zaka diba, zaka shiga wani Sahara babu ma ruwa a gurin. Amma za su zo nan ba komai suke sayarwa ba, wasu su tura ruwa suke yi, wasu su shayi suke yi, domin su nemi abin da za su rufa wa kansu asiri, su koma kasansu, su je su yi noma, su ci gaba da samun tattalin arzikinsu. Amma yaranmu, matasanmu, wannan ba shi ne a gabansu ba. Wajibi ne mu sani yanzu zamani ya canja. Zamani ka zauna baka da wani abin da kake yi. In an tambaye ka a ce ai wane shine abokin kansila. Wai shine sana'arsa. Wannan lokaci ya kamata ya wuce. Kuna gani yanzu dai yanda shugaban kasa yake fada da cin hanci a kasar nan. Kuma yanzu jama'a kowa ya so mu fahimtan cewa zama ci banza babu wani aikin yi bai da tasiri a kasar nan. Saboda haka zama na tumasanci ko 'yan siyasa suna wucewa ana sai kayi a shaya kwaya a yi wane ne, ya kamata mutane yanzu kowa ya shafa wa kansa wato ruwa, ya nemi abin da zai yi na sana'a. Domin wannan lokaci ya wuce, in kuma baka nemi abin da zaka yi na sana'a ba, zai zama maka asara. Ka wayi gari, iyayenka sun yi bauta, kai ma ka tashi kana bauta, ƴaƴan da zaka haifa ma suna bauta, ba su san ma inda za su kai kansu ba. Wajibi ne mu ji tsoron Allah, wajibi ne mu gyara ɗabi'unmu, musamman neman sana'o'in yi. Matasanmu suna da sha'awa, suna da kishi, suna da son addini, amma za ka wayi gari ba su da sana'an yi. Sayyidina Umar ya kasance yakan nuna muhimmanci gurin neman sana'a, don daga ya ganka kana yawaita zuwa masallaci tsaf-tsaf, ka wanke kayanka, ka sa hula, in ya zo sai ce wane ka meye sana'arsa, ce ai bai da sana'a, babansa ne yake ce da shi, ce kai kar ku sake bari shi ya zo kusa da ni. Irin wannan encouragement sai ya sa gaba ɗaya kowa ya riga neman sana'a, domin yana tunani kada wata rana Sayyidina Umar ya nuna shi ya ce wane ka meye sana'arsa, ce bai da sana'an yi. Saboda haka na tabbatar insha Allah wata rana Malam Mukhtar zai shiga nuna matasanmu, ya ce wani meye sana'anka, domin mu samu gyara ga sana'a. Don ba haka ba gaskiya muna da human resources ga mutane na, amma wallahi malam sukan ɗauki sana'an nan kaman abun banza. Addinin musulunci kuma baya gudana sai da sana'a. Ku duba dai yanzu azumi kai, amma an ce sai ka fidda zakkar fidda kai. Yau in kana da iyali karanci, in kana da iyali da yaya goma, baka kashe ba zakkan fidda kai da yanda ake tuki tsayen nan a yanzu, sai ka kashe sama da 2,500. Wannan kawai ga zakkan fidda kai kenan. Bada abin da zaka ci da iyalinka ranar sallah, ko kai tufafi da iyalinka. Kar mu dawo kawai mu zama kejeki kafan ka jarinka. Kar mu yadda mu zama wannan. Wallahi mutum yana samun kwanciyar hankali ne in yana da sana'ar da yake. Ka samu abin da zaka ci ta sana'arka, zaka samu kasu kowa ma kwanciyar hankali. Akan kullum gari ya waye kana tunanin waye ka juma baka je ka roka ba. Allah ya sauke. Don Allah matasanmu mu kiyaye wannan, kuma ina roƙon malam ya sanya shi a matsayin darasi. Duran da kaga matashi na kokari ka tambaye shi meye sana'arsa. Allah kuma ya taimake mu. Na biyu, muna godiya wa Allah da ya ba mu dama muka kammala wannan azumi lafiya lau kuma Allah madaukakin sarki ya shirye da mu amma mu ji tsoron Allah Imam al-Hasan al-Basri ana tambayarsa me zaka ce ga mutumin da yake bauta yayi bauta wata daya ko wata biyu bayan haka kuma sai ya hakuri sai yace Allah madaukakin sarki bai sanya bauta ma ajali ba sai mutuwa yace wa abudu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin saboda haka kada mu zama bayan Ramadan wannan karsashi da kuma wannan albarka da wannan ni'ima da muka samu ya zama mun dace shi ba mu samu amfani sa Allah madaukakin sarki yayi amfani da wannan wata ne ya gyara mana dabi'unmu yayi orientation namu ya nuna mana yanda zamu ji dadin nafila cikin dare ya nuna mana yanda zamu ji dadin sauraron alqur'ani ya nuna mana yanda zamu iya daurewa rayuwarmu to ya kamata bayan Ramadan ma ya zama muna da wannan adayuwarmu an ce yana daga cikin min alamatil qubulil amal al-hasan ba'da al-hasan ma'ana idan kai aiki na kwarai Allah yana nuna ma alaman Allah ya karbi ayyukanka ne ya zama ayyuka na kwarai ya biyo bayan aiki da kai na Ramadan kamar yanzu yanda naji mai gabatarwa yana cewa wasu ma Allah Allah suke yi kamar an daure su ne guje-guje suke yi ina ma a ce an ga wata wanda ke shaye-shaye ya koma shaye-shayensa wanda ke neman mata ya koma neman matarsa wanda ke sata yake hawa ginin mutane ya koma yana hawa to wallahi duk mutumin da yayi wannan yayi asarar rayuwarsa Allah madaukakin sarki yayi mana kashedi irin wannan ayyuka asara ne in mutun ya wayi gari a ce kwana 30 dai baka iya daukan darasi daya ya zan maka amfani a rayuwarka ba muna fata Allah madaukakin sarki ya taimake mu kuma kamar yanda na fada a ƙarshe muna jin mallan na gabatarwa wane ya taimaka wane ya taimaka wane ya taimaka babu abin da ke da tabbatar da imanin mutum irin sadaka saboda haka mu yawaita yin sadaka mu yawaita organizing kanmu muna ayyuka domin taimakon addini idan ba mu yi haka ba ba za mu samu nasara ba babu yanda addini zai ci gaba ba tare da taimakon mu ba saboda haka matasa kalubalenku annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce as-sadaqatu burhanu sadaka hujja ne ma'ana da shi ne kake gane cewa kana da imani ko baka da imani duran da zaka wayi gari ana neman taimakon addinin musulunci kana da kudi a juhunka amma kana tunani sai wani alhaji ya bayar ba kai ba to ya nuna baka yarda da cewa akwai mai sakamako idan ka bada aikin alheri ba saboda haka manzon Allah yace as-sadaqatu burhanun sadaka hujja ce dake qualifying yake tabbatar da cewa imanin kan nan da gaske ne ko kuma da baki ne kawai Allah madaukakin sarki ya sa mu dace na san maluma za su yi bayanai ni na yi mamaki gabatar da ni da mallan yayi fata na dai shine Allah madaukakin sarki ya gafarta mana kuma a ƙarshe ina masa addu'a da fatan alkhairi wannan juhudi da yake gabatarwa musamman mu da muke adamawa da wannan taimako da yake ba muna roƙon Allah madaukakin sarki ya karfafa shi Allah kuma ya ƙara bashi himma Allah ya bashi encouragement da dama da lafiya gurin gabatar da irin wannan kuma Allah madaukakin sarki ya yawaita mana irin wayannan bayin Allah masu wannan taimako mu kuma Allah ya bamu ikon koyi da su Allah ya sa mu dace subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk
Malam Sheikh Ali Mamman ma'ajin kungiyar jama'atu za ta bi da kamar ta sunna na jaha gaba daya ta zo na rage masa matsayi Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ya bamu ikon wato aiki da abin da muka ji daga bakin sa so a gurguje saboda lokaci na tafiya insha Allah zamu wato gabatar da Muhammad Ali Yakub wato MD madadin director na radio da TV Gotel kuma marafan daura ya zo ya ainihin sa mana albarka ko da minti biyar ne insha Allah sai da dai sunna
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم Assalamu alaikum ya yanuwa musulmi. Al-Sheikh Al-Mamman ya ce ya yi mamaki da aka kira shi. Ni kam na yi mamakoki ma. Ina zaune can da sunan na computer yake na wada na sa debit. Da ba sai na gan shi a rubuce gaban malam. Da ce to shi kenan yau mun kamu. Da farko dai ina godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya tara mu a wannan wurin, a wannan majalisi. Albarkacin wannan karatu da ya zo, ba ma ce ya zo ƙarshe ba, amma wata gaba da aka rufe a yau, wanda kamar yadda na fahimta kusan shekara 20 kenan, amma yau cikin nasa ikon na Ubangiji ya sa an saukar da Alkur'ani mai girma a cikin wannan karatu da ake a wannan majalisi. Mun shiga tarihi dukkanmu a nan wurin. A ce da mu aka yi wannan yau, to ba ƙaramin abu ba ne. Kuma ina so in ja hankali bisa abu biyu. Hausawa suka ce yau da gobe mai ƙara sabulun wanza ne. Wasu suka ce mai ƙarya ta boka. Wasu kuma suka ce mai kace-kace da labule. Duka yau da gobe ce. Allah da nasu ikon tafiya kwanci tashi, ga shi mun doshi ƙarshen watan Ramadan. Kamar yadda Al-Sheikh Al-Mamman ya jawo hankali, lalle ya wajaba mu ƙara nausawa, mu ƙara tabbatarwa, mu kuma ƙara jaddada wa jama'a akan yin dukkan iyakar abin da za a yi na ganin cewa ba a shagala ba bayan Ramadan. An ci gaba da ayyuka alkhairi kamar yadda ake yi a cikin watan Ramadan. Baya da wannan, ina so in yi bayani akan abu biyu. Bayan mun gabatar da godiya ga shi malam, ba dare ba rana mu a Gotal Communications mun san wannan, mukan tausayawa ko yanzu nan da muke tare da Malam Abdulkadir Isa Adamu, muna magana akan irin kwazo da kuma jajircewa da malam ya yi, banda tafsiri a nan ya tafi har can Radio Gotal ya gabatar da fatawa. To wannan abin koyi ne ga yawancin malamai. Kuma malam ya kai malam tunda ya ci tudu uku duka na malinta. Dama an ce malamai guda uku ne. Akwai malamin da zai kama hannunka ya ce wannan alif an baki wobi, wannan waw, wannan zal, ko ya ce maka wannan a, wannan b, wannan c, wannan d, to wannan malami. Akwai malami wanda ya girme ka ko da awanni ne, ko da kwanaki ne, barantana a ce da shekaru, to wannan ma malam ne. Sai na ukunsu, malam ya je Jordan, ya je Saudi Arabia, ya je ina ne, wanda ya yi tafiye-tafiye ya fi ka buɗe ido, to wannan ma malam ne. Saboda haka malam ya ci duka waɗannan tuddan guda uku. Allah ya saka da alkhairi bisa wannan jajircewa da kai ko kuma kake ci gaba kake yi. Abu biyu zan yi magana a kai. Na farko, neman ilimi. Shi ilimi, inda jama'a za mu fahimta, baya samun ka a ɗaki, sai ka bi shi. Bai taɓa samun ka kwana kwance ba, wallahi sai ka bi shi. Sai ka ɗauki littafinka ka je ka bi shi inda yake ka koyo shi. Ba kamar arziki ba ne, arziki kana kwance, wani sai ya kwankwasa maka daki ya ce zo mu je karaka ne ina za mu yi kawai sai ku zame wajen hajiya mai tuwo ya ce me za a zuba maka amma ilimi a'a baka ci wannan maganin ba sai ka zage ka sha rana ka sha sanyi ka sha duk abinda zai iya kawo maka cikas ko illa na zamantakewa na rayuwa kafin ka samu ilimi saboda haka ɗan uwa musulmai dole sai mun dage sai mun jajirce nemi ilimin nan na gabas da na yamma duka biyu mu nemi ilimin addini sannan kuma mu nemi na sana'a kamar yadda malamai suka tabbatar suka kuma ba da ƙwarin gwiwa haka Allah Ubangiji ya samu dacewa kan haka magana ta biyu a yanda na fahimta a bana din nan kusan hankalin malamai gaba ɗaya ya karkata a dukkan wasu majalisi da ake bayanai an fi ƙarfafa a kan irin taɓarɓarewar tarbiyya da muka samu matasanmu a ciki kuma ba wani abu ba aka fi magana a kai kamar lamari na shaye-shaye wanda duk abin da kake so ka zama ko menene kake so ka zama za ka iya zama amma ina so in tabbatar wa matasa cewa idan cikin lamuranka akwai shaye-shaye wallahi ba inda za ka saboda shaye-shaye ne ma ba zai bar ka ma ka fito cikin mutane ba barantana a fahimce ka saboda haka ɗaya daga cikin abubuwan da na ji ana ta magana a sauran wurare wata hanya da ya kamata a magance wannan matsalan da ke addabar al'ummarmu babu kamar matasa shine katse hanyar shigo da miyagun ƙwayoyi kuma na amince da wannan saboda masu sai da miyagun ƙwayoyin nan suna cikinmu suna nan muna tare da su mun san su ba wanda ba sani ba mun san akwai waɗanda idan aka kai ƙaran su wajen hukuma hukuma ta shigo unguwar za ta kama su ƴan unguwar su ne za su fito da itace su kori jami'an tsara alhali sun san irin illar da waɗannan mutanen suke bazawa suke shimfiɗawa jama'a babu kamar matasanmu saboda haka muna kira ga jami'an tsaro ina so in yi amfani da wannan daman lalle-lalle a maida hankali wajen abinda Bature yake cewa cutting supply in za a yi cutting supply na drugs to babu shakka za a samu sauƙin ko da ba a ce an karkare shi gaba ɗaya ba to za a samu sauƙi muna kuma kira da sauran malamai a maida hankali wajen ƙara jawo da matasa su shigo cikin majalisi ko majalisai in zan yi amfani da wannan kalmar saboda su ƙara samun ilimi na zamantakewa muna kuma fatan Allah Ubangiji ya buɗe ƙwaƙwalwa Allah Ubangiji ya albarkaci malamanmu bisa ilimin da suke baiwa jama'a gaba ɗaya sannan a madadin hukumar gudanarwa da ma'aikata na Gotal Communications gaba ɗaya na so in tabbatar wa Muslim Council ta jihar Adamawa da dukkan sauran jama'a cewa a shirye muke kowane lokaci mu ba da daidai iyakar gudunmuwa tamu in dai a bisa hanyar ɗaukaka kalmar Allah ne ba dare ba rana kamar yadda malami ya sani kowane lokaci ko kuma abu da take Allah Ubangiji ya albarkaci wannan majalisi na yau Allah ya albarkaci dukkan waɗanda suka taru a wannan wurin da fatan Allah ya sa mu cikin wasu malamai suka ce ƴan kaɗan koma wanda malam ya san ƴan kaɗan din Allah Ubangiji ya albarkaci zuriya gaba daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Alhaji Muhammad Eliako Marafan Daura MD na Radio da TV Voted. Allah ya saka da alkhairi, kuma muna ƙara da godiya a bisa haɗin kai da ake bamu. Muka Radio Voted ta zama kamar gida a wajenmu. Wani ma zai ɗauka ni ma'aikacin gidan Radio Voted ne. Jiya tun da Azumi ya kama kullum sai na je Radio Voted. Da wani security na zo wucewa, bayan na wuce ina makara zan je filin fatawa, sai yake cewa idawa na ce a kai haƙuri, wallahi ba zan dawo. Wanda muka gama na dawo sai na ce masa, sai nake cewa to me yasa za ka dawo da ni? Kwana 15 ina wucewa kana gani na, baka taɓa cewa na dawo ba sai ka ce na dawo? Me dalili sai ka zama ni afsa? To suka zo suna magana, wata magana haka, sai na ce a'a ni fa na fi kusa da gidan nan. Tun da aka bude gidan rediyo na shekara 8 nake zuwa Radio Gode, ko kuma gida ba ku wuce shekara ce ko biyu ba kuke aiki a waje, saboda haka ku yi haƙuri kawai. To Radio Gode ta zama kamar gida saboda haɗin kai da muka samu na wato shi Marafan Daura, wanda shi ne MD na gidan Radio Gode gaba ɗaya har da TV, da kuma shi Malam Abdulkadir Isa Adam, kusan shi ne babban jagora na jawo ni gidan Radio Gode ɗin, kuwa muna samun haɗin kansa ƙwarai da gaske. Kuma ina iya ƙoƙarinsa da yaga ilimin da muke bayar wannan ya yadu, an sa shi a gidan rediyo ko'ina an yada da shi muke fatawa, baya gajiyawa, malami ne, limamin juma'a ne, mai tafsiri ne, amma yana tambayoyi sai ka ɗauka kamar bai san kowa ba, yana karanta tambaya. Kuma shi ma zai iya ba da amsa tambayoyi, amma sai ya karanta kawai ya shiru, yana jiran bai zan faɗa. To Allah ya saka masa da alkhairi, Allah ya yawaita mana irinsu. Kuma ilimi ne yake sa mutum ya samu irin wannan nutsuwan bayi da garaje. In ba ka da ilimi to za ka da dinga zarba biya haka, kana ƙoƙarin ka wuce bai bada fatawa amma ba ruwansa. Saboda Allah ya kore masa, Allah ya saka masa da alkhairi. Inda akwai lokaci duka da za mu buƙaci su yi kalmomi a nan, to amma saboda za a riƙe mutane da yawa. A wanda za mu kira na gaba shi ne wato Alhaji Sahabu Magaji, ciyaman na Jama'atu Zahiratul Bidiya wa Iqamatis Sunna na jihar Adamawa, sannan kuma ciyaman na Muslim Council na jihar Adamawa gaba ɗaya. Falyatafaddal mashkura.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يانغوا إنا مكو غيسوا إرين تأدين المسلمين، السلام عليكم. Yan uwa da suka gabata sun yi jawabai masu gamsarwa, ba ni ba sai na tsawaita ba, domin kusan duk abin da ya kamata a faɗi an riga an faɗe su. Sai dai kurum ƴan saƙonni da za mu isar game da ainihin abin da ya shafi al'ummar musulmi baki ɗaya, shi ma akan wa'annan matsalolin sun riga sun ambata. Malam Limaman ya faɗi wasu, shi ma Marafan Daura ya faɗe su. Amma a madadin Muslim Council na Adamawa, muna so mu jaddada godiyanmu ga ainihin hukumar gidan rediyo na Gotel da rediyo su da ainihin talabijin ɗinsu, musamman wanda ya assasa, da kuma ainihin su Marafan Daura, da kuma shi Malam Abdulkadir Isa Adam da gabatar da wannan shirye-shiryen. Dukkanmu gaba ɗaya, dukkan al'ummar musulmi suna godiya, ba sai wannan majalisi kawai ba. Kowa san irin gudunmawa da suke bayarwa a wannan gidajen rediyo, kuma kowa ya ji daɗin yadda suke nasu aiki, kuma san cewa su ne suke ba da shawarwari ga ainihin shi wanda ya assasa din, saboda a samu moriyar wannan abun aya da addinin musulunci yadda ya kamata. Da fatan Allah ya saka muku baki daya da gidan aljanna. Ba za mu gushe ba, muna nan muna muku addu'a a kowane lokaci. Shi shehin malaminmu Malam Abubakar Muktar, ba sai na maimaita ba, kowa ya san cikin shekaru 11 da yake faɗi nan irin gudunmawa da yake bayarwa a nan jiha tamu, wanda yake abun alfahari ne a gare mu baki daya. Wallahi cikin wannan shekaru da suka wuce na 11 ɗin nan, mu muka san irin yanda karatuttukansa suka gera tarbiyyar matasanmu, suka karkato hankulansu dawo da su akan turba ta kwarai, domin a lokacin baya kafin shi ya fara wannan karatuttukan ba ma samun matasa su halarci wurin majalisi suna sauraron karatuttuka irin wannan lokaci. Kuma alhamdulillahi ana amfani da karatuttukan dai. Duk da cewa muna da matsaloli na yanayin 'yan shaye-shaye kamar da aka faɗi, ba zai yiwu gaba ɗaya al'umma su zamanto mai kaɗu ba. Dole ne za a samu irin kangararru ɗaya biyu zuwa uku hakan nan. Amma kamar yadda aka ba da shawara shi ne lallai hukuma tana nata ƙoƙari wajen daƙile irin wannan shaye-shayen. Su ma tsarkunan gargajiya suna nasu ƙoƙari. To amma daga baya aka lura cewa lallai mu ma gama garin mutane muna da namu rawa da za mu taka wajen daƙile masu sayar musu waɗannan kayan shaye-shaye ɗin. Domin anguwanninmu suke ba daga sama suke saukowa ba, mun san su, dole ne mu taimaka wa hukumomin nan wajen bayyana su ko mu hana su sayar da abubuwan nan. 'Yan ƙananan kemis-kemis da suke anguwanninmu duk mun san su. Idan suka ga samari suna rabe-rabe suna karɓar su fakalin su wane ne wane suna ta sha, duk an san su ana ganin su. To wallahi ba shiru za mu yi ba. Idan muka yi sake waɗannan gaba ɗaya za su gurɓata masa al'umma, gurɓata mana al'umma gaba ɗaya ya zamanto lalatattun mutane, ya zamanto duk gaba ɗaya mutane su zamanto mahaukata. Gaskiya mu tashi tsaye mu ba da namu gudunmawa wajen ganin mun daƙile irin wannan abubuwan. Kuma abun ba zai baka takaici ba, sai mu da muke zuwa gidajen kursuna muna ganin su, muna zuwa yan diheliye muna ganin su. To wallahi idan ka je wani lokacin sai ka zubar da hawaye. Idan ka je gidan kursuna an ka fito maka da su za ka ga mutum kamar 400 zuwa 500 malamai su zauna suna musu nasiha, wallahi kashi 90 daga cikin su duka shekara 30 ne zuwa ƙasa. Wannan abin takaici ne. Kuma wallahi za ka samu 90% duka gaba ɗaya musulmi ne. Kuma shine ba zai fi tayar maka da hankali. To wannan abubuwan din shine yafi damun al'umma baki ɗaya. Kamar yadda shi MD yake faɗi, wallahi mafi yawan majalisin tafsirai duk gaba ɗaya waɗannan abubuwan su suka fi damun mutane. Kuma shi yasa Muslim Council ma ta ga lallai wannan ita ce saƙon da za ta aika a dukkan majalisi, saboda mutane su mayar da hankali akan irin wannan abubuwan din, mu san yadda za mu iya yaƙansa gaba ɗaya, ko ba duka ba dai mu san mu rage shi yadda za a samu sauƙin al'amuran din. Abu na ƙarshe shi ne batun ainihin sana'a da aka jawo hankulanmu a kai. Wannan ya damu al'umman musulmi. Maganar sana'a din nan ya zama wajibi ne a kanmu, musamman idan muka dubi yanayin da muka tsinci kanmu a wannan lokaci da muke magana. Alhamdulillah samarinmu ana karatu, za su samu mafi yawa ko yana da certificate ko diploma ko digiri, amma babu aikin yi. To har yau sai za mu zauna muna jiran aikin nan. Ya kamata a ce komai ƙanƙantar sana'a, ko da kana da certificate ɗin nan ka ci gaba da yi. Kuma ƴan uwana da suka wuce ba su ambaci noma ba, ita ma sana'a ce, ko da yake ba ta da daɗi amma ita tafi rufin asiri. So long as in dai an ce akwai abinci tattare da kai, dukkan sauran abin da zai zo baya da sauƙi. So ko da mutum yana da sana'a ɗin ya haɗa da noman nan. So idan kuka duba ko ainihin shi shugabanmu na ƙasa abinda yake ta faɗa kenan yake ta maimaitawa, a koma gona a yi noma a yi noma a yi noma. Saboda ƙangin da muka shiga yanzu din nan, idan muka duba a ce albashi ba a biya wata kaza, wata biyar, wata shida, wata wane ne wane ne, to wane ne ya san ƙarshen wannan abun? Fata muke Allah ya taƙaita shi ya kawo sauƙin al'amarin din. Amma gaskiya ya kamata kuma mu tashi tsaye mu ga cewa mun yi wani abu na taimakawa kanmu da kanmu. Kada kurun mu zauna muna durawa mai ido. Wataƙila mai ɗin ba zai samu bunƙasa da wuri ba. To amma idan muka haɗa da sana'o'in nan da noma, to insha Allah za mu samu sauƙin waɗannan matsalolin ɗin. Da fatan Allah shi taimake mu baki ɗaya. Ba za mu gushe ba muna shehin malaminmu addu'a irin gudunmawa da yake bayarwa. Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara masa lafiya da tsawon rai, ya ci gaba da ainihin taimaka mana da kuma yaɗa addinin musulunci nan kamar yadda ya kamata. alhamdulillah karatun sukansa sun amfana ba kadan ba kuma sun canja rayuwa mafi yawa daga cikin mu saboda tauhidin nan da yake karantarwa yake jaddadawa ba karamin amfani bane musamman ma wajen matattakin mu waɗanda suke sauraro daga cikin gida ba fito suke ba magana irin zuwa wurin bokaye da sauraron irin mugayen abun na dabi'u na wasu masu kama da malamai suke haddasawa cikin al'umma da fatan Allah shi ƙara masa lafiya ya tsawaita rayuwarsa kuma ya yawaita mana irin su a cikin wannan garuruwan da fatan Allah ya zauna da ƙasar mu lafiya ba za mu guce ba za mu dinga yi wa ƙasar mu addu'a sannan kuma shugabannin mu dinga yi musu fatan alheri da addu'a na zaman lafiya da kuma ba su ikon jagorantar mu bisa adalci domin haƙiƙa duk idan muka duba muna da matsala ba kaɗan ba don haka ma shugabannin mu nan suna buƙatan addu'a da kuma yi musu fatan alheri Allah ya ba su kuma mashawarta nagari mutanen kirki wanda za su dora su akan hanya ta daidai da fatan Allah ya zauna da mu zauna mu lafiya ya rufa mana asiri samu gama da duniya lafiya subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayk
to alhaji sahabo magaji chairman na jama'ati za ta bi da kamata sunna na jaha sannan kuma chairman na musulmin kansa na jahar adamawa gaba daya Allah ya saka da alkhairi a bisa wayannan kalmomin da yayi sannan kuma muna godiya a bisa goyon baya da ake ba mu kungiyar jama'ati za ta bi da kamata sunna tana goyon bayan dukkan wannan abubuwa da muke na kokarin fahimtar da al'umma 100% kuma muna jin dadin wannan karfafa mu da ake yi mun sani cewa kamar yadda Bahaushe ce hannu ɗaya ba a daukan cinka idan kana yin wani abu sai ka ga wani baya goyon bayan wannan abu wancan ma ba goyon baya to jikinka zai iya sanye ka daina amma kana samun goyon baya ta kowane bangare to sai ka ji kana da kwarin gwiwan kai wannan abun za ka iya ba da rayuwarka gaba daya to kungiyar izala ba abin da za mu ce sai dai Allah ya saka da alkhairi muna samun goyon baya ta ko ta ina kuma ko ina muke karatuttukan mu muna ganin su ko muna tare da su kuma suna karfafa mana gwiwa suna nuna goyon baya kwarai da gaske Allah ya saka musu da alkhairi muna tare da shi chairman din nasu ga shugaban majalisar malamai ga kuma ma'aji na jaha sannan ga director agaji ga kuma wasu dai malamai da bai su malam malami garba irin su mamman Nasir Hedi Matsa duka dai ana samun haɗin kai wajen a ga cewa karatuttukan nan suna tafiya inda ya kamata ga Malam Muftar Tsayib dukkanin su Allah ya saka musu da alkhairi gaba ɗayan su sannan yanzu za mu kira wato abin nan mai girma commissioner na Lan an sabe shi ne Alhaji Hadi Mijin Yawa shi ma zai mana bayani a takaice ko da minti biyar ne falle ta fafal
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد بابن مالم الشيخ أبو بكر مختار سورا من يمن يم علمي دسكي ونم وجه شو أقبلني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته farko zan gode wa Allah da ya nuna mana karshen wannan karatu na tafsirin Qur'ani mai girma na wannan shekara a cikin wannan watan Ramadan da fatan Allah ya sanya albarka a cikin duk karantarwar da malam ya yi mana kuma Allah ya sa ya yi tasiri a cikin zukata duk abin da ya kamata a faɗa shugabanni na sun faɗa to amma tunda an kira ni in ce wani abu abinda kawai zan jawo hankali ƙara jan hankalin mu akai shine ya kamata mu sani malam ya isar da sako ya karantar da mu ya kuma ba mu ilimi kuma dole mu sani mu musulmi bambancinmu da sauran al'umma waɗanda ba musulmi ba shine mu sani abun da yake jagorantar mu shine ilimin addini wanda in ba da shi ba ba mu da katamu shi yasa in ka lura tun daga ƙasa mai ahalari yana cewa shi mukallafi wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lam hukman lahu, bai halatta ba mutum ya aikata wani aiki a cikin wannan addinin namu ba tare da sanin me Allah ya hukunta a kansa ba, a sai ya zama wajibi a kanmu duk abun da za mu yi mu tabbatar da hukuncin sa kafin aikata shi. Kuma fili na ko sarari na farko shi ne karantarwa irin wanda malam yake mana, domin shi wannan addinin hatta ta zuwa matsayi wanda shi ne ake ganin mafi kaskanci ba a yarda ka yi shi ba sai ka bi tsarin da addinin ya shimfiɗa. To a sai in har ya kai ga haka, to dole ne a matsayinmu na musulmi mu sa himma wajen sanin ainihin farillan da ke kanmu, kuma dole mu rarrashi zuciyarmu na ta yi haƙuri ta ɗauki wannan karantarwan wannan addini, domin shi ne bambancinsa da sauran addinai. Don haka ina fata wannan karatu da muka saurara da kuma waɗanda za mu saurara nan gaba ya yi tasiri a zukatanmu, da fatan Allah ya sanya albarka, kuma Allah ya ƙara wa malam fahimta da kuma tsawon rai da albarka ta inda za mu ci gaba da sauraron wannan garabasa da yake bamu. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwamishina na Lanar Sabe Alhaji Haji Mijin, yau Allah ya saka da alkhairi, koyaushe muna tare da shi, amma idan ya zo wajen tafsiri sai ya tsaya a can baya ayi ayye shigo sai ki shigo, amma kowace shekara ba yana zuwa tafsiri, mun sani saboda tawazu irin nasa sai ya tsaya a baya ce na buga masa waya na ce yau akwai kujerarsa a cikin masallaci kuma alhamdulillah ya shigo din. To Allah ya saka masa da alkhairi, mun sani irin gudunmuwa da yake bayarwa tun yana ciya man na yau da not na abin da ya shafi addini, duk abin da aka nema yana ba da gudunmuwa daidai gwargwado, kuma yana zuwa. Allah ya saka masa da alkhairi, Allah ya yawaita mana kuma wato ainihin irin su. Wanda zai magana na ƙarshe rufe mana da addu'a shi ne wato Dr. Sado Jibril, amma kafin gabatar da shi akwai wasu wanda nake son na yi wa godiya, kamar wato shi Hakimi Jimeta dan Isan Adamawa wato Alhaji Baba Faris, yana ba mu goyon baya sosai a bisa karatuttukan da muke yi, kuma yana nuna mana ƙauna ƙwarai da gaske, wato abun har abun mamaki yadda yake ƙaunan wannan karatun da muke yi da na tafsiri da wanda ba na tafsiri ba. To da haka dole ne mu tashi a cikin addu'o'inmu, Allah ya saka masa da alkhairi, kuma in ba da lura ba ba abin da zai hana shi zuwa, ko ba arama ya so ya zo kuma sai abin da zami zai kira su cewa akwai mitin da za su yi a yau din, ma kuma wata lalura ne ta hana shi zuwa, amma ya turo wakilinsa. To Allah ya saka masa da alkhairi, duk wanda yake ba mu goyon baya 100% muna yi masa kyakkyawar addu'a kwarai da gaske, shi ne Hakimin Jimeta gaba ɗaya, kuma yana nuna mana goyon baya har kunya nake ji idan ya ji karatu zai buga wayaye addu'a, Allah ya saka da alkhairi. Ni kuma ban ma cika zuwa wurin sa ba ko kuma yin ainihin waya ne, to amma Ubangiji Ta'ala ne ya saka masa da alkhairi a bisa nuna ƙauna da yake yi da so na wannan abin da muke a kansa, kuma Allah ya ja kwanansa, Allah ya taimake shi ya gama lafiya, Allah ya ƙara ainihin ɗaukaka da mulki. Sannan akwai Alhaji Muhammadu Ibrahim Atta Baba Ali, wanda duk shekarun da ake tafsiri da shi muke tun da aka fara har zuwa bana. To bana wata lalura ta sa bai samu ya zo ba, to amma muna addu'a Allah ya saka masa da alkhairi, kuma Ubangiji Subhanahu Wataala ya ba shi lada, kuma ya yawaita mana irin su, ya ba da haɗin kai ƙwarai da gaske duk zamanin da yana ciyaman yana zuwa har ya sauka yana zuwa, bana aka samu wani ɗan tangarɗa bai samu ya zo ba, to muna roƙon Allah Subhanahu Wataala ya taimake shi kuma ya saka masa da alkhairi. Sannan ba zan manta ba tunda mun sauke tafsiri ne, akwai malami na Azariya Malam Hassan mai tafsiri ake ce masa, wato a wurinsa ne na karanta tafsirul Jalalaini daga farko har zuwa ƙarshe tun daga Fatiha har Nafi, ana ce masa Malam Hassan mai tafsiri saboda duk Zariya ba wanda ya fi shi tafsiri. to wannan ba Allah ya yare su ina roƙon Allah subhanahu wataala ya saka masa da alkhairi Allah ya gafarta masa ya sa rahama a cikin kabarin sa kuma Allah ya bashi lada akan irin karantar wanda muke yi tunda shine sababi shine ya fara koya mana tafsiri kafin mu je mu fara fada dashi ubangiji subhanahu wataala ya sa rahama a cikin kabarin sa to insha Allah yanzu zamu kira shi Dr. Jibrin Salihu Sadau ya zai mana jawabi ko da miti biyar ne saboda kurewar lokaci sai rufe mana da addu'a Allah ta'ala ya ba mu albarkan wato saukan wannan karatu alqur'ani gaba ɗayansa ya biya mana bukatun mu duniya da lahira da sababin wannan sauka da muka yi kuma Allah ta'ala ya saukar mana da rahamarsa ya saka wa kowa da kowa da alkhairi da wanda ya zo wurin nan da ma wanda yake sha'awan abun bai zo ba dukkanin mu Allah ta'ala ya haɗa mu a aljanna gaba ɗayan mu kamar yadda ya haɗa mu a wannan saboda haka malam falyatafaddal mashkura
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من أقول الله سبحانه وتعالى ديبام إيكم هدواء ونن دري ونن مسلاتي ميتار البركة domin rufe karatu na wannan shekara hijira 1437 wanda shehin malaminmu Mala Abubakar Mukhtar ya gabatar bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan muna godiya ga malam wurin lokacinsa da ya bayar wato cikin hali na sanyi da ruwan sama da zafi da sauransu duk babu maganan ƙasa a gwiwa malam ya ba da lokacinsa domin gani an yi wannan karatu muna roƙon Allah ya saka wa malam da alkhairi ya rubuta masa wannan gagarumin aiki fi mizani hasanatihi kuma Allah ya ƙara mana basira baki ɗaya Allah kuma ya ƙara mana fahimta Allah ya tara mu a cikin gidan aljanna baki ɗaya ina godewa sannan na godiya ga dukkanin waɗanda aka gayyata na shuwagabanni da sauran jama'a yan uwana da suka samu halartar wannan masallaci mai albarka a daidai wannan lokaci domin rufe wannan tafsiri a wannan dare ina fata Allah ya sa mu tarayya cikin lada baki daya Allah kuma ya gafarta mana kurakuran mu baki daya a duk bayanai da ya kamata ayi gaskiya an yi bayanai kusan ni da addu'a ya kamata a ce na zo na yi amma mala ya ce zan yi wasu 'yan kalmomi kaɗan haka babu laifi insha Allah zan ƙara jaddada abin da 'yan uwa suka faɗa abu na farko shi ne lallai samarinmu muna da matsala game da samarinmu filan muna da damuwa game da halin da samarinmu suke ciki kuma wannan ya zama wai ruwan dare game duniya duk inda ka je za ka tarar da akwai wannan damuwa harkoki na batun shaye-shaye da abubuwa masu kama da waɗannan wato gaskiya akwai damuwa don Allah samarinmu muna jawo hankalin samarinmu su dubi abin da yake gabanmu na kalubale wato a wannan mataki na rayuwa da suke ciki mataki ne mai muhimmanci annabi alaihi salatu wassalam a munasabat a occasions a yanayi da dama annabi yakan waiwaya ya kalli samari ya yi magana a kansu ya nuna muhimmancin lokacinsu na samartaka din nan lokaci ne mai amfani sosai idan za ka karanta tarihin maluma waɗanda suka ba da lokacinsu za ka ga yadda suka ci moriyar kuruciyarsu irin su imamun nawawi wanda bai wuce shekaru 52 ba a duniya kwata-kwata ba shi kaɗai ba akwai manya-manyan maluma da dama wanda sun ci moriyar kuruciyarsu Allah ya sanya wa kuruciyarsu albarka yau ga su muna ganin su abrar safahat was sutur ga su muna karanta su a cikin littattafai da sauransu muna ganin bayanai da suka yi da lokaci da suka bayar don Allah samarinmu don Allah samarinmu don Allah samarinmu muna jawo hankalinku don Allah mu da ku mu yi tunani game da halin da al'ummarmu ke ciki mu ga lokaci da muke batawa na shaye-shayen nan muna da abubuwa da yawa da ya kamata mu yi a maimakon wannan ba na mantawa a ɗaya daga cikin jihohinmu na arewacin Najeriya jiha ce babba a arewacin Najeriya wata rana na je ziyarar wani ɗan uwana cikin addini ba ɗan uwana ne na jini ba sai na tarar da wasu sun zo wurinsa a cikin waɗanda suka zo a wurinsa akwai sakataren wata party babba a Najeriya, ya yi commissioner na information a wata gwamnatin jiha babba a arewacin Najeriya. Babban abin da ya kawo shi, babban damuwan da ta kawo shi a lokacin, ya zo gidan wannan malami sun yi appointment sai Allah ya kawo ni da daddare na sauka a gidansa. Ko da naga baki sun shigo ni sai na koma ɗakin da na sauka, can da magana ta yi zafi sai aka kira ni na zo na ji. Ko da na zo abin da na tarar ana yin shi ne, kamar yadda muka san NDLEA ko suna da kashi guda biyu, akwai waɗanda suke kamowa waɗanda sun lalace saboda shaye-shaye su yi musu rehabilitation on the abisaraɗin kansu su. Sannan akwai kismi na biyu shi ne waɗanda iyayensu suka gagara da waɗannan yara su kawo su domin a yi musu rehabilitation. Sai na tarar da baban wannan yaro wanda yake ya taɓa sakatare na fati a wata babbar jiha arewacin Najeriya, ya yi commissioner na information a wata jiha a Najeriya, ya zo wurin malamin ne don neman shawara game da babban ɗansa da ya kai shi NDLEA rehabilitation wanda yana biyan kuɗi a duk wata shida. A wannan NDLEA a wancan jihar kwata-kwata ma'aikatan su 12 ne amma musulmai ne guda biyu, directorsu mace ce musulma sai wani kilina wanda yake musulmi amma duk sauran waɗanda ba musulmai ba ne. Very unfortunate, abin bakin ciki abinda baban ya zo yake ba da labari yana kuka shi ne director nan ko da ta kira shi, ta kira ɗansa da abokin ɗansa dukkaninsu musulmai ne, sai ta ce wa babban ɗan wannan mutumi ka gaya mini, ka gaya wa babanka me ka gaya mini. Sai yaron nan ya yi shiru, ta sake tambayansa sau biyu ya yi shiru, ta tambaye shi na uku sai ya yi shiru. Shi ne sai take ce wa baban kamar yadda yake ba da labari cewa sun zo sun same ta ne a kan, wasu sun zo sun ce musu idan da addinin naku na musulunci yana kula da ƴaƴansu da bai kamata a kawo ku nan kuna da iyaye mataye da ubanni a gida da yayu da dangi ba. Sun zo neman izininta wai za su canja addininsu ne a wannan wuri. Ko da babansa yake gaya mana da ya zo kan wannan gaba, wallahi sai muka ga hawaye na ta zuba idonsa, musulmi ne sosai. Karshe cikin daren akwai wani daga cikin malumanmu, cikin daren na fita na buga masa, na gaya masa wannan labari saboda girman jihar a idona bai kamata a yi wa musulmai wannan ba. Ala kulli halin ba zan tsaya in cinye lokaci na wurin faɗan kisoshin irin wannan ba, amma dai kun ga wannan kalubale ce, kalubale ne wanda yake mai girma sosai wanda kowannenmu ya kamata in yi koma ya yi tunani me ya janyo asalin faruwan wannan abu. Shaye-shayen nan ne tun ana kokari a gida abu har ya gagara mutum zai ɗauki ɗansa ya kai shi can hannun wasu mutane, shi ya gagare shi zai je ya biya su kuɗi for rehabilitation, amma har an kai matakin da yanzu wai neman canja addini kuma suke yi. Abinda director take cewa lokacin da suka zo suka nemi izinin ta sai ta ce a'a mu ba kawo mana ku don mu canja muku addini ba, an kawo mana ku ne domin mu gyara muku halayenku. Saboda haka take a wurin take cewa baban to tana gudun ko ya bar wannan wuri wayannan mutane ba za su bar shi ba, za su ci gaba da bin dindiginsa har sai sun kai masa illa a cikin addininsa. Don ga wannan matsala ce babba ya musulmai, me ya kai samarin mu irin wayannan abubuwa idan ba sun manta martabansu da darajarsu da matsayinsu ba? Lokaci na samartaka da kuruciya lokaci ne mai daraja, kuma yanzu har musulmi yana da wani lokaci da zai je ya lalata shi a shaye-shaye da abin da ke kama da wannan. Imam al-Basri yana cewa inna adam innama anta ayyam, ya kai dan adam ka sani kai kanka kamar kwanaki ne, hannunka kwanaki ne, kafafuwanka kwanaki ne, kanka kwanaki ne, cikinka kwanaki ne. Idza zahaba yawmun zahaba ba'duk, idan yini yazo ya kare kamar wani bangaren jikinka ne aka yanka aka jefar da shi. Saboda haka kun ga kwanakin mu shi ake cewa lokacin musulmi aghla indahu min adh-dhahab, lokaci a wurin musulmi ya fi masa tsada akan tsadan zinari. Saboda haka don Allah mu kula da lokacinmu ya musulmai. Ina tunawa wani malami mai hikima yana cewa daqatu qalbil mar'i qa'ilatun lahu innal hayata daqa'iqun wa thawani, bugawa da zuciyar dan adam yake yi kamar magana yake masa cewa daqatu qalbil mar'i, bugawan zuciyar mutum qa'ilatun lahu, ce masa wannan bugawan zuciyar ke yi innal hayata daqa'iqun wa thawani, ita rayuwar nan sakan nan ne da mintocin nan fa, duk lokacin da sakan ne ta fito rayuwar nan ya tafi gaba daya. Sai kun ga ba mu da lokacin da za mu shagaltar da kanmu da buguwa har ba mu ci moriyan waɗannan lokaci ba. saboda za ta yadda mu a tambaye mu don Allah ya musulmai mu yi tunani akan wannan abu na gaba lalle ne iyaye da waɗanda alhaki ke kansu a fage na tarbiyya don Allah su dage iyaye suna kokarin su amma har yanzu ana buƙatar su ƙara mutuna annabawan Allah irin su annabi Ibrahim annabi Ibrahim daga cikin addu'o'insa da alqur'ani ya hikayanto mana kullun cewa yake rabbi habli minas salihin ya Allah an zaka bani ya ka mini baiwan ya daga cikin salihai ya Allah wasu daga cikin iyaye suka manta wannan su dauka ko wani addu'a ne mai sauki babban addu'a ne don shine addu'a na annabawan Allah sannan mu dinga yin addu'a ƴaƴan nan namu da mu kanmu Allah ya sa sallan nan mu da su mu tsaya baki ɗaya mu tsaya da shi akan lokaci don zai taimaka mana da tarbiyyar su har yanzu annabi Ibrahim shike cewa rabbi ij'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati ya Allah ka taimaka mini ya Allah ka sanya ni in zama mai tsayi da sallah ba ni kadai ba har ma da zuriyata rabbana wa taqabbal du'a ya ubangijinmu ka amsa wannan addu'a saboda haka ka dinga addu'a Allah ya sa ƴaƴanka su zama to masu tsayi da sallah yawan tsayi da sallah yakan taimaka wurin ne santan shaye-shaye da ayyukan alfasha mu ga yadin nan mu dage a wannan fage Allah ya taimake mu fage na sana'a an yi mana magana lalle addini musulunci addini ne da bai yadda da zama haka karazu bai baya musulmai lalle ne mu gane addinin mu nan annabawan Allah suna da sana'o'i mu kalli annabin Allah annabi Adam annabi Dawud yana da sana'a bai zauna a matsayin sana'ar annabi sai wani ya kawo masa ba yana da sana'a da yake yi sannan idan muka dubi manya-manya cikin sahabban annabi alaihi salatu wassalam idan ka dubi littafin Al-Hawi al-Kabir na Imam al-Mawardi lokacin da yake magana game da ijma'i tun lokacin sahabbai akan cewa lallai ne musulmai su yi sana'a yace yana nan domin yace an ruwaito sayyidina Abubakar kana tajiran fil bazz sayyidina Abubakar attajiri ne cikin abin da ya shafi yadi da sutura da sauransu sayyidina Umar an ruwaito cewa kana tajiran fil ta'ami wal aqd attajiri ne wurin harkokin abinci da abin da ke kama da su sayyidina Usman abinda aka ruwaito kamar yadda shi Mawardi ya kawo cikin Al-Kitabul Hawi juz'i na 5 safi na 7 yake cewa taban darul fikr cewa sayyidina Umar kana tajiran fil barri wal bahr attajiri ne akan tudu attajiri ne har cikin teku sayyidina Usman bai tsaya Abbas ibn Abdul Muttalib babbane na annabi alaihi salatu wassalam babane ga Abdullah ibn Abbas kana tajiran fil utur attajiri ne cikin harkokin turare da kayan kanshi da abin da ke kama da shi saboda haka wannan yana nuna mana muhimmancin kasuwanci magabatan nan ba su zauna ba su ma saboda haka ake hikayanto ijma'i kai tsaye cewa kasuwanci lalle farilla ne amma fardu kifaya idan al'umma duk ta hadu ta daina harkokin sana'a da kasuwanci to gaba ɗaya ta yi zunubi wa Allah akwai inda ciniki da kasuwanci da sana'a da su noma suke zama fardu ainin kamar yadda Ibn Taymiyyah yake faɗa a littafinsa As-Siyasa Shar'iyya shine duk wani fage da musulmai ya buƙatar sa wanda ba a samu wanda zai tsaya ya toshe musu wannan gibin ba to anan ya zama wajibi akan sarki na musulmai ya zabi wasu daga ciki ya tura su ko da a dinga biyan su albashi irin wanda ake ba wa sa'o'in su da tsaran su a rayuwa lalle ne a nema musu wannan abin saboda haka wannan yana nuna mana muhimmancin kasuwanci a wurin musulmai kasuwanci noma sana'a duka da abar mu a baya lalle ne a matsayin mu na musulmai mu kula da waɗannan abubuwa ya musulmai kar mu zauna mu bata lokacin mu samarin mu suna bata lokacin su ku dubi Abdullahi ibn Abbas kasancewarsa hibrul umma wa turjumanul qur'an shine malami na wannan al'umma sannan shine tafirtan alqur'ani Imam Az-Zahabi da yazo tarjuma Ibn Abbas Asiru wa Alamin Nubala yake cewa ya zauna tare da Annabi watanni 30 ne kawai shekara 2 da wata 6 ko haka ne kwata-kwata rayuwar da Abdullah ibn Abbas yayi tare da Annabi wannan ya bashi zama hibrul umma wa turjumanul qur'an saboda haka dan Allah ya samarin mu mallan ya fadi wannan ya maimaita na shaji da kunne na dan Allah samarin mu ba mu da lokaci da za ku bata mana ya samari musulmi bai da lokaci da baya buƙatar sa a rayuwarsa saboda ya san sai an tayar da shi an masa hisabi akan wayannan sa'o'i mutuna hadisan nan guda bi hadisin 50 bi 50 abubuwa biyar da ke faruwa saboda abubuwa guda biyar ko kuma ihtanim 5 qabla 50 ka ci moriyan abu biyar kafin zuwan lokacin abu biyar daga cikin annabi na ce ihtanim shababaka qabla haramik ka ganimanci ka ribaci ka ci moriyar kuruciyanka kafin zuwan tsufanka ihtanim faragaka qabla shughlik ka ribaci ka ci moriyar lokacinka da ba na shagala ba kafin zuwan lokaci na shagala ya musulmi idan har annabi yace la tazulu qadama abdin yawm alqiyamati hatta yusala an 40 wa an shababihi fima afna ba wani tadan taliki da zai gusar da kafafuwansa guda biyu a filin alqiyama ko kafafuwansa biyu su motsa har sai an tambaye shi akan abubuwa guda hudu ko biyar daga ciki za a tambaye shi an shababihi fima afna game da kuruciyarsa cikin me ya kara ya tafiyar da kuruciyarsa gaba daya saboda haka lokacin mu agla indana min azhab ya ku musulmai ya ku samari do Allah mu gyara halayenmu mu gyara dabi'unmu mu yi kokari mu zamanto mutanen kirki waɗanda za a kalli halayensu a yi koyi da su dare ya yi lokaci ya riga ya tafi zan takaita haka insha Allah muna fata karatuttuka da aka yi Allah ya sanya albarka a ciki malam da ya jagoranci wannan majalisi har aka kai wannan lokaci Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya rubuta masa wannan ayyuka na alkhairai da yake fi mizani hasanatihi mu ma kuma Allah ya ba mu lada na musharaka insha Allah Allah ya hada mu cikin gidan aljanna Allah ya gafarta mana baki daya Allah ya yafe mana kurakuran mu
muna da wannan
to malam
Dr. Saliu Jibril Sadau Allah ya saka da alkhairi kuma insha Allah yanzu zamu yi addu'a gaba daya Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi na manta da jami'an tsaro ban musu godiya ba Allah ya saka musu da alkhairi suna nan cikin fararen kaya suna cikin mu kuma wasu manya-manya ne ma ba na iya sani sai wani abu ya kai ni ofis din mutum sai ga sai babba ne a cikin wato abin da ya shafi harkan tsaro saboda haka Allah ya saka musu da alkhairi a bisa gudunmawar da suke bayarwa da kuma tsaron da suke zuwa suna yi a cikin fararen kaya insha Allah za mu yi addu'a Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi gaba daya bismillah malam
to kafin na yi addu'a ina so ni ma na jaddada godiya da sauran magabata na suka yi ga ma'aikata na Gotel Communication tun daga sama wanda ya assasa Gotel Communication Gotel gaba dayanta har ya zuwa mafi kankantan ma'aikaci a Gotel saboda gudumawa da suke bayarwa Allah ya saka musu da alkhairi muna fata Allah ya kara karfafa su Allah ya ba su karfin gwiwa Allah ya ba su karfin gwiwa na wato ta yadda za a kara bunkasa abubuwa a cigaba a cigaba a cigaba ila masha Allah wa ila ma la nihaya insha Allah Allah ya taimake mu saboda haka mu yi wa annabi salati baki daya don Allah muna kira kafin mu fara addu'a waɗanda Allah ya ba su wadata daga cikin musulmai na so na yi wannan magana waɗanda Allah ya ba su wadata daga cikin musulmai su ji tsoron Allah su dinga fitar da zakka na dukiyansu yadda Allah ya ce ba wai sai mu sun ba mu ba duk ma wanda za a bawa muna fata mu da su mu gudu tare mu tsira tare saboda bayanai da ayoyin alkur'ani suka yi na waɗanda ba su ba da zakka da abinda annabi alaihi salatu wassalam ya bayani a hadisai ko hadisin ɗaya hadisi na ɗaya na Abu Salih Zakwanu Samman wanda ya ruwaito wanda yake da link da Abu Huraira zuwa ga annabi mai tsira da aminci wannan kadai in shi kadai za a karanta wa wanda baya bada zakka ya ci yayi tunani ya zauna yayi kuka dare gaba daya saboda abinda Allah ya tanada wa waɗanda ba su bada zakka don Allah muna jawo hankalin waɗanda Allah ya ba su abin hannu kada su rudu da abubuwa da ke rayuwa a duniya su ki bada haƙƙi na Allah don zai zame musu fitina idan alkiyama ta yi don an zauna annabi da sahabbai suna tambayansa dukiya daya an tambaye shi az-zahab wal fidda an tambaye shi al-ibul an tambaye shi al-ganam kai har da wakai sai da aka tambaye annabi menene haƙin Allah akan da wakai annabi duk ya faɗa a hadisin Abu Huraira wanda Abu Salih Zakwanu Samman ya ruwaito a cikin Sahihu Muslim saboda haka don Allah talauci da yayi wa musulmai yawa muka zama abin kyama ana koran mu ana kyamatan mu ana kyaran mu saboda barace da yawa a cikin mu idan da a ce masu wadatan mu za su daure su fitar da zakka yau ku dauki biliyon daya musulmi a ce musulman mu nawa ne suke da biliyon daya kai dividing ka raba biliyon daya by 40 nawa ne 1 million by 40 1 billion by 40 na kai divide by 40 miliyon ɗari biyu da hamsin idan duk mai wanda ya na 25 million shine miliyon ɗari 25 idan duk musulmai masu biliyon ɗaya za su fitar da zakkan biliyon ɗaya kawai a ce duk wanda yake da biliyon ɗaya zai fitar da miliyon 25 wallahi masallatanmu da za su canja mabaratanmu da za su canja makarantunmu wallahi da za su canja har sai ya kai da ana ɗinka wa yaranmu a islamiya uniform na makarantu da ba sai sun sai littattafai da exercise book ba da makarantunmu sai sun saya musu amma saboda gaskiya ba a yi kaɗan ne za ka tarar da mai biliyon biyu zai zauna ya yi lissafi ya cire musu miliyon 50 wannan shi ne haƙƙin Allah akan wannan duk wanda bai fitar da wannan ba gaskiya bai fitar da haƙƙi ba saboda haka lalle ne mu ji tsoron Allah kan wannan ni'ima da Allah ya bamu ne ba don mun fi kowa ba talauci jarabawa ne wadata jarabawa ne wannan shi ne abin da nassin Qur'ani ya tabbatar saboda haka don Allah mu rarrashi zuciyoyinmu wurin yi wa Allah biyayya Allah ya taimake mu Allah ya gafarta mana kurakuranmu Allah ya yafe mana laifukanmu Allah ya sa mu daga cikin waɗanda suka kai wannan azumin Ramadan imanan wahtisaban Allah ya sa mu cikin waɗanda suka tsaya cikin waɗannan darere imanan wahtisaban Allah ya sanya mu daga cikin waɗanda suka dace da dare ne Lailatul Qadr insha Allah Allah ya hada mu cikin gidan aljanna Allah ya tunkuɗe mana fitinu da musibu da bala'u baki daya Allah ya gyara mana tarbiyyar samarinmu da matasanmu Allah ya mayar mana da su kan hanya madaidaiciya waɗanda ba su da aure a cikinmu Allah ya ba su ikon aure waɗanda ko suke da shi suke so su ƙara Allah ya ba su waɗanda ma ba su da niyya Allah ya harraka zuciyoyinsu su zama masu niyya su ƙara Allah ya taimake mu Allah ya ƙara mana wadata Allah ya yaye mana fitintunu baki ɗaya Allah ya albarkace mu wannan karatuttuka da ake yi duka Allah ya sanya albarka Allah ya ƙara ƙarfafa mana malumanmu Allah ya ƙara musu ainihin wato hoɓɓasa da yunƙuri wurin ƙarawa akan abin da suke yi alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمة وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إننا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لأجدادنا وجداتنا وآبائنا وأمهاتنا وأمامنا وأماتنا وأخوالنا وخالاتنا وإخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا وزوجاتنا وجميع المسلمين اللهم اغفر لنا ولهم ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت وأنت على كل شيء قدير اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا حي يا قيوم اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم يا معطي لقمان الحكمة فأعطنا الحكمة وفصل الخطاب اللهم يا شافي أيوب فاشفنا شفاء آجلا شفاء لا يغادر سقما يا حي يا قيوم اللهم إن من منك وفضلك ورحمتك ونعمك علينا أن تكشف عنا الأمراض والأسقام والبلايا والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم مهما عظمت الأمراض فينا ومهما اشتدت البلايا والفتن علينا فإنك قادر على كشفها وإزاحتها وتوفير الصحة والعافية لنا يا حي يا قيوم اللهم اغفر لنا يا عزيز يا غفور يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا من متقى شهر رمضان يا حي يا قيوم اللهم اجعلنا من متقى شهر رمضان يا أكرم الأكرمين يا عزيز يا غفور يا رب العالمين اللهم نجنا من الشر وأهله والكيد وأهله والمكر وأهله اللهم إنا نجعلك في نهوض شرورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنا شرورهم، اللهم اكفنا شرهم، اللهم اكفناهم بما شئت يا عزيز يا غفور يا رب العالمين. اللهم يا اكرم الاكرمين يا عزيز يا غفور، انت تعلمنا وتعلم حاجاتنا ومشكلاتنا، سواء ذكرناها او لم نذكرها، فصلناها واجملناها، انت عارف بها. اللهم انا على حلها وقضائها يا عزيز يا غفور، اللهم انا على حل مشاكلنا وقضاء هوائجنا، اللهم انا على حل مشاكلنا وقضاء هوائجنا، اللهم انا على حل مشاكلنا وقضاء هوائجنا يا عزيز يا غفور يا رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله. حياكم الله. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.